Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma saki haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi wannan kuma shine shirin mu kashi na 19 ga watan 4 shekara ta 2024 kamar kullum muna tare da associate prof muna yi wa associate prof barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da yamma barkan mu tambayoyi da kuma shawarwari wa ma'aurata Allah ya ba mu dacewa bismillah
to mai tambaya ta farko tace Allah ya gafarta mallam tace tana neman a taya ta da addu'a da kuma shawara Allah ya sa baban su ya dinga barin su suna zuwa islamiya tace yanzu haka maganar da ake ya hana su zuwa kuma ba wani abu suke mara kyau ba idan suka fita wai suka je sai ya ce baya so a kawo mai iskanci a gida
to yar uwa tana addu'a tana neman shawara da kuma addu'a akan Allah ya sa mahaifinsu ya rinka barin suna zuwa islamiya na taba yin wani bayani makamancin wannan a karatu cewa abun mamaki Allah ya kawo mu lokaci da zamani da yau iyaye wato ƴaƴa su ne suke farautar yanda za su samu ilimin addini ba wai iyayen su dora su akai ba Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku kuma ƴaƴa da suke da irin wannan sifa ta su da kansu suke yakin yadda za su nemi ilimin addini wato wannan sarrabauta na biyu ayi wa iyayen addu'a Allah ya shiryar da su tabbas akwai iyayen da za ga ba sa son addini ba su samu da ilimin addini ba dan haka ke wala Allah da kika ga babanku bai sa ku islamiya ba bai dauki islamiya wani abu ba bai dauki ilimin addini wani abu ba akwai kuma wanda daman su ba su damu da ilimin addini ba kai ne ka damu da shi kai ne kake buga kanka akan ilimin addini dan haka ai masa addu'a Allah ya jiyo da hankalinsa kuma ya ba ku dama abu na uku ya halatta ku je ku nemi ilimin nan koda bai ba ku dama ba dan baya cikin hakkinsa ya hana ɗansa neman ilimin sanin Allah baya cikin hakkinsa kuma idan aka saba masa aka je islamiyyar aka koyi ilimin ba a yi laifi ba ba a saba wa Allah ba sai dai kawai wala Allah gudun fitina ko kada a ce an samu damuwa da mushkila sai a ce ku ta hakuri ku bi shi a hankali har zuwa lokacin da Allah zai gane da shi ya kuma fahimtar da shi amma abu mamaki ba a makarantar bokon da kuke zuwa bai ce ku kawo masa iskanci ba sai a islamiyya da za a je wannan magana ta yi muni kuma ba ta yi daidai ba to in kuma kuna da wani hali mara kyau kuma ke da yan uwanki ko kuna fita yawo ko kuna bibiyan inda bai kamata ku bi ba da sauransu to lalle to ya kamata kuma ku ji tsoron Allah wato ku kiyaye ku tabbatar cewa ba ni sunan shi a kuna bin ka'ida ta shari'a kuna bin kuma ka'ida ta addinin musulunci dan haka shawara ita ce ku yi hakuri ku bi mahaifinku ku yi masa da'a ku yi masa addu'a amma ba za ku yi masa da'a kan sabon Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ku da'a zuwa wani lokaci da za ku jawo hankalin sa ya dawo kan daidai har ya bar ku ci gaba da zuwa makaranta haka kuma hukuncin yake da uba da kuma matar aure ma da take karkashin miji da ya dankwafi ta ya hana ta da je ta nemi ilimin addini Allah ya ganar da su Allah ya shirya da su na
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce sun samu sabani da mijinta har ta yi yaji to ya je ya yi biko ya ce ta dawo wai amma bata dawo ba sai wajen lokacin da ya ce ta dawo bata dawo ba sai wajen 11 na dare to wai shine take tambaya da ta dawo a ɗakin ta zai zauna ko kuma ɗakin sai washe gari zai dawo ɗakin ta ɗakin
idan mace bata nan in ta dawo in mace bata nan in ta dawo to mijinta a ɗakin ta zai kwana da ka ranar da ya dawo da ke to a ɗakin ki ya kamata ya kwana to sai dai kuma kin makara baki dawo da wuri ba Allah ya jira ta bata zo da wuri ba dole ya tafi ɗakin ɗaya matar da ka washe gari sai a dawo ɗakin ki wallahu ta'ala alam haka kuma hukuncin yake idan mace ta yi tafiya mata biyu ne ko uku sai ɗaya ta yi tafiya sai ta dawo daga tafiya ko ta je hajji ko ta je umra ko ta je garinsu ko ta je wani wuri dai sai ta dawo to idan ta dawo din nan mijinta a dakin ta zai kwana mijinta a dakin ta zai kwana insha Allah ta bude ita ce ba ta da miji ta dauki lokaci dan haka ramon kwanan ya wargaje sai a dora daga kan nata shine abin da ya kamata a yi kuskure ne abin da ake faɗa cewa idan miji yayi tafiya in ya dawo ya darje za umatar da ya ga dama ya kwana a dakin ta ba daidai bane wannan kuskure ne zai duba wace ce take da girki waye take lokacin ta sai je kwana a dakin ta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma tace tana neman addu'a da kuma shawara tace ta gama makaranta amma iyayenta sun matsa mata wai ta fito da miji tace wallahi ko saurayi ba ta da shi tace tana cikin damuwa ita kadai ta san abin da yake damunta cikin azumi tace kullun sai ta yi kuka har ji take ma kamar ta kashe kanta sannan take cewa duk saurayin da ya zo wajenta wai sai ya nuna sai ya taba ta ita kuma ba za ta iya ba tace tana cikin kunci tana cikin damuwa har ba ta san fita tana buƙatar a taimaka mata
Allah sauki wannan al'amari ya munana kullun na sha faɗa a karatu ba daidai bane abinda iyaye suke su matsantawa ƴaƴa cewa wai ki fito da miji ki fito da miji mijin nan fa ba yalan bella bane fa mijin nan ba a tashi ake daukar sa ba mijin nan ba a wulbayaro ake kasa shi aje a siya ba fa mijin nan ba a kasuwa ne ake zuwa aje a taya shi mijin nan Allah ne yake kawo shi ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ba daidai bane iyaye ku zo ku rutsa ƴaƴanku sai kin fitar da miji in baki kawo ba kaza kaza yanzu ina jin satin da ya wuce ne ko ban sani ba ko ni fatawa ne khas aka kira ni wata mata ta kira ni wata yarinya ta kira ni tace ubanta ya ce mata daga nan zuwa babbar sallah in bata fitar da mijin aure ba yace kin san yadda ake sadakar garago ko tace ta sani kin san yadda ake sadakar kuli kuli ko ta sani yace to wallahi kuli kuli sai ya fi ki daraja sai na sadakar da ke kamar yadda ake sadakar da kuli kuli yanzu dan girman Allah daidai ne uba ya faɗa isa wannan ba daidai bane kuskure ne wannan tasa kuke sa ayyanku su je su kwaso muku mazajen da ba alheri bane gare su din matar da ku din yarinyar da Allah bai bata miji da wuri ba ai hakuri a saurara a jira Allah zai kawo yanzu wannan baiwa Allah baiwa Allah ta gama makaranta gashi nan tana ta sallah da Ramadan tana ta azumi Allah bai kawo mijin auren ba kuma an zo an ce dole sai ta kawo kuma Allah ya jarabe ta masu zuwan ƴan iska ne suke zuwa mata haka wata ta yi min fatawa take cewa ita ma ita tace fa masifan nan ta dame ta in dai za a zo neman ta to mutumin banza ne yake zuwa neman ta mana wanda zai zo neman ta to sai ya nemi sai yayi lalata da ita kuma wannan shine abin da yake faruwa yau mutane ba sa tsoron Allah maza ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata ku kiyaye kuma ku rinka tuna cewa za ku haifi ƴaƴa mata sai mutum ya zo neman yarinya kawai abin da yake targeting abin da yake nufi abin da yake kai hari kanta shine ya zai sadu da ita ya zai lalata mata budurci in ba zawara ne ya zai kwanta da ita ya zai kaza da ita wannan haramun ne ba daidai bane da haka ke shawarar da zamu baki ki cigaba da addu'a da roƙon Allah Allah ya baki miji nagari salihi dan ƙwarai ki rabu da wannan maganar da babanki yake faɗa miki ta takura miki kar ki je ki kwaso mijin da zai zama miki bala'i ki cigaba da bashi hakuri ki cigaba da bashi hakuri ki ce baba ai hakuri Allah bai kawo ba Allah zai kawo sannan duk namijin da yazo yake neman ki zai lalata da ke ki kore shi duk yarinya budurwa ko bazawara duk wanda yazo neman ki zai taba ki ko zai lalata da ke ko zai bata miki budurcin ki da yarintar ki to ki kore shi kar ki sake fitowa ki daina sauraron sa in zai iya daukan wa'azi da nasiha to ki masa nasiha ya dauki wa'azi da nasiha idan bai zai iya dauka ba to ki kore shi ki sallame shi Allah ya shiryar da su ko kuma Allah ya ba ku yadda za ku yi mu yi addu'a wannan yarinya Allah ubangiji ya bata saurayi ma'auri Allah ka bata mutumin ƙware mutumin arziki ya Allah ka sama mata mijin aure na arziki na ƙware ka bata mai tsoron Allah ka bata mai takawa kuma kamar yadda muka faɗa kofa dai abu da take irin wannan idan kun turo irin wannan ku ringa hada da lambar waya wata kila a cikin bayin Allah nan da suke sauraron mu ko suke bin wani shi kuma yana nan a matsayi yana so ya samu mutum mai kirki to suna nan da yawa to idan an bincika an tabbatar da ingancin ki da ingancin su sai hada ku aure insha Allah ta'ala Allah ya sa mata albarka ya sa mana albarka
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce idan tana jinin al'ada tana so ta yi tilawa alqur'ani za ta iya dauka ko waya ko ta dauki waya ko ta dauki qur'anin wai da bai cika izo 60 ba kamar izo 10
ya halatta koda tana jinin al'ada ta dauki Qur'ani wanda bai cika ba ko izo 40 ko 20 ko 50 ma da tara indai bai cika Qur'ani ba wannan haka wani kauli daga cikin kaulin malamai suka fada ballantana ta bude a waya kan wannan ba laifi bane ya halatta ta yi amfani da shi ta karanta saboda ai Janaba ta tabaya mai da ita kanta najisa bane a karan kanta tunda ma aka bata daman ta karanta aya daya ko aya biyu to ai da aya daya da aya biyu ai dukkan su maganganun Allah ne to tunda an bata dama ta dauki koda wannan aya daya aya biyu din to ai kaga Qur'anin ma gaba daya idan ta dauka ta karanta ba laifi tayi ba kamar yadda wasu malamai suka fada Allah musu rahama duk da zaku ji wasu malaman suna bada fatawa cewa bai halatta dauki Qur'ani kammalalle cikakke ba saboda girman Al-Qur'ani da mutunta shi izo 60 ne kuma ba ta da tsarki to sai ki dauki rabi ko ki dauki wani bangare kamar yadda suka bada fatawa Allah ya musu afwa ayi mana afwa gaba daya na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wai dan Allah in mace ta sha azumi ba ta rama ba har wata shekarar wai kawai za ta rama ne ba tare da tayi ciyarwa ba take ta
eh shine zance mafi inganci za ta iya ramawa ba tare da ta ciyar ba za ta iya ramawa ba tare da ta ciyar ba tunda tana da wani uzuri amma wasu malaman na fiqh sun faɗa idan mutum ganganci yayi idan ganganci tayi ta je bata yi azumin ba da gangan to za ta rama kuma za ta ciyar amma zancen da yafi inganci sai ta rama kawai ba sai ta ciyar ba sai ta istighfari wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana cikin damuwa akwai wani abu da take aikatawa ta san ba daidai take yi ba kuma ba ta jin daɗi tana kokarin daina ba amma abin ya gagara wata ran hakku har tana zub da hawaye tace dan Allah tana bar da'a wajen malam Allah ubangiji yayi mata
to baiwar Allah muna miki addu'a abinda kike aikatawa din da kin saka ya baki bada ba haka ake so Allah ubangiji ya baki ikon tuba kuma ki dage da karatun Qur'ani ki dage da yin sallah akan lokaci ki dage da istighfari ki dage da neman afwa da tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kin yi wannan in kin yi wannan to insha Allah Allah zai taimake ki kuma muna miki addu'a Allah yayi miki wannan alama ne na imani mutum yana aikata abu kuma yaji cewa baya so ya ci gaba da aikata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace kawatta ce take cikin matsala akan samari in an fara soyayya sai abin ya ki dadi akwai wanda take so yanzu haka yake santa amma wai abin yaki yiwa ta yi istikara ta ji tana son sa amma abin kuma yaki tafiya daidai shine take neman addu'a da kuma shawara
to Allah ya baki mijin da kike so Allah ya baki matashin ko saurayin da kike so Allah ya sa rabanki ne Allah ya sa alheri ne amma kin yi istikara kin roki Allah kin ji kina son sa kuma abin bai yi ba to wannan alamu yana nuna cewa wala Allah ko Allah bai karba bane watakila ba alheri bane ba watakila ba alheri bane amma karki buga kanki karki damu dan baki same shi ba ki addu'a Allah ka wani alkhairi ki ce ya Allah in ba shi bane alheri Allah ka kawo mun wani wallahi alam
wallahi saka alkalimi tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin menene matsayin sallar gawa da mata suke bi a harami sannan kuma take tambaya menene matsayin sallah da takalmi
sallar gawa da mata suke bi a harami hukuncin sa daya matsayin sa daya da yadda maza suke bi ba inda aka ce wai mace ba za ta sallar gawa ba yauwa bin jana'iza da rakata shine aka ce ba tsananta hukunci ba amma sallar gawa ai addu'a ce sallar gawa addu'a ne da mata da maza da yara da manya duka kowa zai sallar gawa da haka duk wacce ta je umra ko ta je aikin hajji ana sallar gawa ta tashi fata bi kar ta yi jahilci irin yadda wasu matan suke sai su zauna cikin zubi ba wanda yace karki ki je ki yi abu ne mai kyau kuma addu'a ce sannan ya halatta ai sallah da takalmi hadisi ya zo sahihi takalmi mai tsarki manzo Allah ce ku sallah a cikin takalman ku saboda yahuda ba sa sallah a cikin takalman su ya zo a riwaya sahihiya annabi yana sallah da takalmi wata rana sai aga ya taka baya haka sai ya cire takalman sai sahabbai suka ce me yasa ka cire takalman ka mu ma sai muka cire ina mu takalman sai ya ce da su me yasa da na cire kuka cire sai suka ce ra'ayina ka alqaitan na alaiku ni alak mun ga ka jefar da takalman ka mu ma shi yasa sai muka jefar sai ya ce to ai ni mala'ika jibril ne ya sanar da ni cewa akwai datti da najasa a jikin takalmina shi yasa na cire to ku kuma fa me yasa za ku cire wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana halaccin ai sallah da takalmi babu wani laifi dan an yi sallah da takalmi indai an tabbatar takalmi yana da tsafta babu najasa a jikin sa to amma abin da ya kamata mutane su kula da shi kar mutum fa yaje masallacin mutane da suke da ka'ida suna tsaftace masallacin su da carpet din su da turaren su da ainihin wato kulawa da masallaci kace ai sunna ne sallah da takalmi ai hadisi ya ce ai sallah da takalmi kaje ka taka musu carpet su maka shegen duka kai kaje ka jawo anan gurin ba sunna ka zo yi ba fitina ka zo yi amma in kaje ka samu masallacin ɗan unguwar da kowa yana sallah da takalmin sa kaje kai haka dawafi ma da takalmi din halatta ba wanda ya hana zaka yi dawafin ka da takalmi zaka yi sallar ka da takalmi ko wannan masallacin makka ne ko Madina ko a harami ko a ina ne a ko ina ne ya halatta ya salla da takalmi ba laifi bane in dai takalmin nan yana da tsafta kuma takalmin bai da kazanta in an tabbatar yana da tsafta dan yazo ma malaman fiqhu suna bayani kamar yadda zo a riwaya cewa duk wanda yazo zai shiga masallaci da takalmin sa zai salla to ya duba kasan takalmin in yaga akwai najasa ya sa kasa ya goge ya sallarsa wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana neman taimako da kuma shawaran malam ƴan uwan babanta wasu daga ciki ta ce ƴan shi'a ne ta ce kuma har ta kai yanzu ta kai manzalin aure kuma ana so a hada ta da ɗaya daga cikin su ai mata aure da shi shine take tambaya ba damuwa za ta iya auren shi ko akwai matsala
ai duk wanda ya tabbata baiwar Allah duk wanda ya tabbata dan shi'a ne mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi'a mai zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rafidi to bi halatta ki aure shi ba bi halatta ki aure shi ba ki ne yake nemi dan sunna ki nemi mai san sabban annabi mai kaunar sabban annabi mai girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki je ki aure shi ku samu jikoki nagari ƴaƴan arziki ƴaƴan masha Allah amma ba wai wanda zai zo ki je ki aure shi yana zagin sahabi ki aure shi yana zagin matan annabi ba wannan shine illar shi'a da shi'anci zagin sahabbai la'antar sahabbai bata sahabbai aibanta sahabbai da cin mutuncin bayin Allah masu matsayi abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah tsarkaka da Qur'ani ya tsarkake su da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma zaki je ki hada zuriya da irin wannan mutumin wannan dan bid'a ne wanda ya kamata a kyamace shi ki je ki nemi dan sunna wanda yake kan alqur'ani da hadisi yana girmama magabata to ai ba ma sabai ba ko Imam Maliki yake zagi ko Shafi'i ko waye ma duk wanda yake zagi malamai ma karki aure shi kar wata mace da zai zagi mai gurbataccen addini ko wani dan bid'a wanda yake fada da addini Allah ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu muna miki addu'a Allah ya baki dan kwarai Allah kuma ya shiryar da wannan wanda yake neman naki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba wata ce menene hukuncin sallamar da zaka ga mutane suna yi ta WhatsApp da ko ta social media ko ta text ma wai salam zaka kai an sa salam SLM haka
ba laifi duk abinda mutane suka yi ta'arufi akai suka saba cewa yana ma'ana sun saba ba wai dan aulakanta kalmar bane ba wai dan a rage darajar sa ba mutane sun san an sa SLM sallama ne ko baka bane ba abbreviation ne ba laifi dan an yi wannan ba laifi bane ba kamar yadda sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun halatta a sa sadun a kewaye duk da yawa sun ce a rinka cikawa shi na annabi wannan daban ne bai kamata a ce na annabi ana abbreviation ba amma don sallama ko wa alaikum salam duk abin da mutum zai dan takaice in dai za a gane wannan ba laifi bane ba haramun bane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ta kasance tana jinin al'ada sai ya dauke mata karfe 5 na kenan asuba ina ga lokacin alfajir bai kito ba bata yi wanka ba shine take tambaya wai sallar magriba da isha'i a wani lokaci ya kamata ta rama su
lokacin da jini ya zo mata karfe 5
ya dauke dai
na'am
ya dauke mata
okay ya dauke mata ne tana cikin al'ada to sai ta wanka a lokacin ya kamata ta yi su
okay
a lokacin za ta yi wanka ta rama a zahar ta rama la asal saboda me ya riske ta tana cikin lokacin su bai fita ba a wannan lokacin dai kafin magriba za ta rama wallahi alam
da saka da alkhairi wannan tambayar kamar ta dan dade ana rubuta ta akan wai addu'a cikin harshen Hausa a cikin sallah za a wuce ta ko za a isa ta
shi wannan matsala ta yin addu'a da harshen Hausa a cikin sallah ina so mutane su fahimci shi kamar haka na farko dai akwai waɗanda suka halatta na biyu akwai wanda suka ce haramun ne gaba daya na uku akwai waɗanda suka ce ya halatta ga wanda bai iya larabci ba wannan a dunkule kenan sannan imamu shafi'i Allah ya masa rahama shi da ya zo bayani akan yin addu'a ba da larabci ba a cikin sallah ya kasa addu'ar kashi-kashi yace akwai addu'ul ma'sur akwai ghairul ma'sur idan an ce addu'ul ma'sur addu'ar da aka ruwaito annabi yana yin ta اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال تصور نسو تمنيني حكمتين ينسو ده حوسا يتي دوك وان ده كذي إيه اللي عرب شي حرام إني إيه أدو أد تكيد مأثور أنا روي تو قاعد أنا بيكي كو يجوا يا يد حوسا كو ده يد ده يربان شي كو ده توران شي كو ده تيران شي تند أي كاغا غاشي أنا روي تو تأهكا ينا باتا أنا بينجا to wanda bai zai iya ba fa bai iya ba kwata kwata wanda bai zai iya ba kwata kwata a wani kaulin suka ce to ya halatta yayi da Hausa ko yayi da yaransa tunda bai zai iya yi ba da Larabcin bai zai iya yi ba kwata kwata to sai yayi da yaransa to amma wanda yake yana iya yin Larabci kuma yana fahimtar Larabci shi kan da mun ba'a wani tattauna akan sa kawai yayi da larabci addu'a mutlaqu addu'a yanzu bari mu dawo kai mu ce addu'a yanzu kage misalin magana tahiyya addu'a ne subhana rabbiyal ala addu'a ne wai da sauran su addu'o'i da aka zo arwaito a cikin sujada waɗannan dukan su ba a so a yi su da Hausa amma akwai mutlaqu addu'a akwai addu'ar wato kai buƙatar ka kai ba wanda annabi arwaito annabi ya karanta ta a cikin sujada ba ka fahimta wanda aka arwaito annabi ya karanta ta a cikin sujada ko ruku'i ko tahiyya ko sujada to wannan kam ai kokari ayi ta da rafi kar mutun ya hausantar da ita ko ya yarbantar da ita ko ya terantar da ita ko ya fulatantar da ita ha ya dage ya haddace ta da larabci saboda haka annabi ya yi ta to amma addu'a kana buƙatar ƙarin aure misali kana buƙatar matarka ta haihu ta sauka lafiya misali kana buƙatar jari a kasuwa misali kana buƙatar zaka ci jarabawa a jami'a misali kaga wannan mutlaqu du'a addu'o'i ne waɗanda na buƙatu ne na duniya yau da gobe da ma na lahiran wataƙila akwai wani abu na daban da kake nema a lahira Allah ya baka amma baka karanta wata addu'a da larabci da aka ruwaito a yi ta ba ko kai ne kake son Allah maka wannan to malamai suka ce wannan duk wanda bai iya larabci ba yayi da yaransa kawai alladhi la yastati'u ta'allum al-lugha al-arabiyya to ya halatta yayi da larabci kenan wannan fatawa mutlaqu du'a addu'a gamammiyar addu'a da mutum zai yi na roƙon Allah ya halatta yayi ainihin wato yin addu'a bi ghairil arabiyya kamar yadda aka rawaito daga wasu malaman fiqhu Allah ya musu rahama Allah ba su dacewa kuma wannan addu'ar a cikin sallah da wajen sallah a cikin sallah ka sa akwai addu'a ta cikin sallah akwai addu'a ta wajen sallah dan haka waɗannan malamai sun ba da fatawa mutlaqu du'a wato normal addu'a sakakkiyar addu'a ta buƙatun yau da gobe ga wanda bai iya larabci ba ya halatta yayi da Hausa ko yayi da Turanci ko da Turanci a cikin ainihin wato sallah da sauran su ko kuma wajen sallah ga wanda bai iya larabci ba dan haka akwai wanda suka hana gaba daya kamar yadda na faɗa akwai wanda suka ce makaruhi ne shi yasa za ku ji malamai sun sha bamban wani malami ya ce to makaruhi ne wani kuma ya ce kar a yi kwata kwata wani ma ya ce haramun ne ina fata ana fahimta wani kuma ya ce ya halatta ga duk wanda bai iya larabci ba to ya je ya yi addu'arsa da yaran da ya iya daga cikinsu akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wadu'a'u yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairi al arabiyya wallahu subhanahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu Allah yace Ibn Taymiyyah yake cewa yin addu'a ya halatta da larabci ko ba da larabci ba Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya san manufar shine masanin manufar mai yin addu'a din dan haka kowane yare idan kai inji Ibn Taymiyyah Allah yana jin ka kowane yare idan kai Allah yana jin yaren da kai dan haka ya halatta kai yace ko ainihin wato harshen sa bai tsaya da larabci ba yayi kawai da abinda Allah ya hore masa yace saboda ai Allah duk wani sauti ba wani sautin da Allah baya jinsa, babu sauti da Allah tabaraka wa ta'ala baya ji. Haka yazo cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 22 shafi na 489. A cikin littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim yace malamai fiqihu sun yi sabani kwarai da gaske dangane da hukuncin yin addu'a da wani yare a cikin sallah ba a ba da ainihin wato ba da larabci ba. To wasu malaman suka ce akwai azkar wadannan zikirai duk zikiri da aka fada a cikin sallah to wannan mutum ba zai yi shi da Hausa ba ko yayi shi da Turanci ba, ina fata ana fahimta, sai dai yayi shi da larabci kamar yanzu karatun Qur'ani ana yin sa a cikin sallah, ba yanda za mu tinye je yayi karanta Al-Qur'ani da wani yare ba da larabci ba. Yanzu kaga kwanan nan zaga ana ta turo hoton wasu mutane a wata ƙasa ko Afirka ne ko ina ne suna yin sallah amma da yaran su, mana mutum yazo yana karanta Fatiha da yaran shi kuma yana sallah, haram ne wannan, haramun ne, ba a sa wani yare ba larabci ba a karanta Qur'ani da shi, ba a hausantar da Qur'ani ko a fulatantar da Al-Qur'ani ko a terantar da Al-Qur'ani ko a yarbantar da Al-Qur'ani ana yi. Wannan abinda mutane suke haramun ne kuma Imam Malik yace duk wanda ya mana sallarsa batacciya ce bai halatta ba ba a yi. Dan haka duk wanda suke yada wannan bidiyo da irin mutanen da suke wannan jahilai ne ba su yi karatu ba ko kuma an ba su mummunar fatawa ala akalli taqdir kenan. Sannan akwai zikiri na wajibi a cikin sallah wanda ba ainihin wato Qur'ani ba, kamar abin da ya shafi Allahu Akbar, kamar wani yazo ya ce Allahu Akbar, kamar shi in yazo zai bude sallah Allah mai girma, Allahu Akbar sai ya ce Allah mai girma, sami Allahu liman hamidahu, Allah yana jin wanda ya gode masa, haram ne. Duk da wasu malaman a fatawa shazza fatawa da bata da ƙarfi a cikin Hanafiya, a wasu daga cikin malaman Hanafiya wasu sun halatta maimakon wai mutum ya ce Allahu Akbar ya ce Allah mai girma, to shi ma wannan malamai suka ce bai inganta ba, haramun ne bil ijma, haka suka faɗa. Dan haka khilaf din da aka kama la yu'tabaru bihi da faɗin la ilaha illallah ko tahiyya, wani kawai yazo ya je ya ce wai shi bai iya wai larabci ba, zai zo ya ce tahiyya da Hausa, wannan ba daidai bane ba, ko du'a ul istiftahi yace zai ta dawo su ko da Turanci, wannan ba daidai bane. Dan haka ba a karanta Qur'ani bi ghairil arabiyya da kowane yare bai halatta ba. Sannan daga cikin ruwayoyi da aka ruwaito wanda suka tsananta hukunci akai koda saboda babi na fatawa, yan Hanafiya a mazhabar Hanafiya suna haramta yin addu'a a cikin sallah bi ghairil arabiyya, suna haramtawa ko kuma suna cewa makaruhi ne, mana yan Hanafiya ba sa bari ayi addu'a da in dai addu'a ne Allahumma kaza Allahumma kaza dole sai da larabci ba da ainihin wato ba ni sunan shi ba da yaren mutum ba. Malikiya a wata riwayar sun tafi akan haramun ne yin addu'a cikin sallah bi ghairil arabiyya. Dan haka ba mamaki kamar yadda aka nakalto daga Ibn Abidin, wani malami cikin malamai an tambaye shi a jiya ba da fatawar cewa bai halatta ba, kamar shi ma yadda ya nakalto daga Qarafi, Allah duka yi musu rahama ga baki daya. To amma dalilin su cewa ai wai in mutum yayi amfani, su Malikiya kenan da su Qarafi suka ce idan mutum yayi amfani da wasu lafuza ba na larabci ba, babu girmama Allah a ciki, watakila a yaren ba a san yadda za a girmama Allah ba, a zo a ta faɗin maganganu kuma sallah ana so a girmama Allah a ciki, dan haka shi yasa kar ai amfani da wannan. To amma wasu malamai suka ce idan mutum ya amfani da lafuza da aka san ma'anar su masu girmama Allah din da yabon Allah da kambama Allah ko da ba da larabci bane za a iya yi, Allah ya musu rahama. Daga cikin malamai da suka bayar da ainihin wato fatawa akan halaccin yin addu'a a cikin sallah ba da larabci ba akwai cikin malaman zamani Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti rahimahullah ta'ala, ɗaya daga cikin malaman jami'ar musulunci a Madina, ɗaya daga cikin masu ba da fatawa a ƙasar Saudiya da duniya gaba ɗaya, sannan ɗaya daga cikin malamai masu kujera da suke ba da karatu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. An tambaye shi ya halatta mutum a cikin sujjada yayi addu'a da wani yare ba da na larabci ba, yace يجوز للساجد أن يدعو بلسانه وبالعربية يا حالة بدون سجدة إن يزوين الدعاء يي الدعاء ديا رنسا كود العربتي دي يا حالة تياك ما لمن نسكي بعد فتور حالة ين الدعاء دي حوسا كود تورنشي كود وني عربة العربتي با تسندو غرا ني دا فتوين إلو ونم شيخ مالمي شيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى وندي يشي أي دليل ما أي النبي ياتي إن كن يسجد فأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء إن كن يسجد فاجتهدوا فيه من الدعاء كداجي دين الدعاء أشكي كداجي ما لا يشي أشكين الدعاء نم أشكين عمر نن الله النبي يشي فقمن أن يستجاب لكم أي النبي يشي دولة العرب شيبا شيبا كوي أوكالي كوي تا الدعاء kenan hadisin Abu Dayyih ya bada dama kowane yare ne mutun yayi addu'a ba a shartanta addu'ar ta zamanto arabiya ko gair arabiya ba kawai dai abinda ake so in dai larabci ne addu'ar larabci ne ta dole to azkar ne duk azkar da annabi yayi su larabci to waɗannan lalle mutun zai yi su da me da larabci ne ba zai yi su da wani yare ba tunda azkar ne kamar irin tahiya kamar kabarbari da sauran su wannan duk da larabci zai amma sauran addu'a ga hadisi yazo cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu ilayhi fayad'u mutun ya zabi addu'ar da ta burge shi kawai ya je ya addu'a sa dan haka wannan ita ce fatawar da su malaman suka bayar na halaccin ainihin wato mutun ya addu'a a cikin sallah wato ainihin wato da wani yare ba na larabci ba amma wanda ya iya larabci to ya dage yayi da larabcin kamar yadda wasu malaman suka bada fatawa cewa kar a shigar da wani yare ba larabci ba a cikin sallah amma wanda bai iya ba to zai iya da wani yare wanda ba larabci wallahu alam a bisa sabanin malamai Allah gane da
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce an aike ta siyan atamfa akan farashin kudi 165 to sai ta samu sai ta sai wata ta 130 da ta rike kuɗin kuma sai ta yi tunanin kamar biya halatta ta ci wannan kuɗin ba tunda quality kayan ba ɗaya bane to amma ta ce wanda ya sai kayan nan gaskiya babban mutum ne ya yarda da ita kuma ya fi ƙarfin wannan canjin kamar yadda ta faɗa shine ta ce to dai ba ta ci kuɗin ba wai sai ta sa kuɗin a dukiyar marayu na Ramadan shine take tambaya wai Allah ya aje masa ladan alahira shine take tambaya hakan da tai tayi daidai ko tayi laifi
to alhamdulillah tunda ke kanki kin yadda kin yi haɗinci a baka kuɗi 160 da wani abu ka siyo wani abu ai shi wanda ya bada kuɗin atamfar ai ya san irin atamfar kuma ya san kuɗin ta dan haka sai ki koma ki je ki siyo ta 130 wannan haɗinci ne haram ne wannan kun bi halatta ki ci wannan kuɗi ba gaskiya Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka mun gode Allah ya miki gamdakatar baki ci kudin ba duk da kina ganin mai atambar ya fi karfin canji to ai shi da mun ba canji yake bukata ba a siyo masa abin da yace a siyo masa kuma yadda da ke ne fa mutane ku rinka lura in mutun iya yadda da kai ibaka abu to karka ci amanar shi duk wanda yace amanar wanda iya yadda da shi to duk dadewa sai asirinsa ya tono duk dadewa sai asirinsa ya tono duk dadewa sai asirinsa ya tono to da dai zaki dauki kudin sa ki maida masa kici a tamfar da na siyo maka dana ranka dade ta 130 ce ga sauran canjin ka a ki rike kawai kin ci halal to amma in abun yayi nisa wala Allah kin dauka kin sa a cikin marayu to sai ki niyyar Allah kai masa ladan kenan an masa sadaka dole bai shirya ba amma dai abun da ya fi dacewa ni kam shawara ta ki dauko kudin nan ki maida masa in dai zai yi in kuma bai zai yi ba ko ya mutu ko abun yayi nisa watakila zai iya tada wata fitina to sai ki wannan niyya amma dai sadakar fa ba ta ke bace tashi ce Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mace mai takaba za ta iya zuwa aikin haji ko umra
sayyidina umar yakan zo a biyaru ali miqatin mutanen madina zulhulaifa ya tsaya ya ce wa sahabbai duk matar da mijinta ya mutu ta fito tana takaba ku kore ta ta koma ku kore ta ta me ta koma ta je ce ta gama takabarta sai ta gama takabarta dan haka abin da yafi dacewa fita daga sabani in kina takaba ki hakura da aikin hajjin nan sai Allah ya kaddara badi in kin gama lami lafiya wallahu ta'ala alam
Allah saka da alkalmi baya ta gaba take cewa wai shin za ta iya sallah da atamfa mai zanen dabbobi a jiki kamar doki ko tsuntsaye ko kuma ba za ta yi sallah ba
malamai sun haramta ko sun karhanta yin sallah da abu mai hoto duk wani abu mai hoto mai rai amma bishiya wannan ba matsala itace ruwa hadiri ciyawa wannan ba laifi amma hoton abu gunki ne wannan hoto da sallar rigar gwamna rigar da shugaban kasa a ciki ko hoton wani malami ko hoton wata mata ko wannan bai halatta ba idan an yi an aikata kuskure sai a istighfari a daina yin sallah da riga mai hoto a ciki Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa bai mai jinin ciwo za ta iya ci gaba da sallatar da azumi ko dole sai ta yi wanka na tsarki
duk lokacin da jinin ya tsaya za ta yi wanka sai ta yi alwala ta ci gaba da sallata dan haka jinin ciwo baya hana a yi sallah baya hana a yi alakar aure baya hana a yi azumi babu laifi amma an so ta wanke jikinta ta tsaftace sannan ta yi kunzugu sai ta yi sallata haka wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa bai dan Allah wace irin hudu ba ake wa yaro yayin da ya zo duniya ta ji an ce uba yana yi wa da hudu ba amma ita ba ta san ya ake yi ba gaskiya
to idan yaro idan mutum kamar yadda Ibn Qayyim ya yi bayani a cikin littafin Tuhfa littafin da yake magana akan harkar haihuwa da hukunce-hukuncen da yake tattare da littafi ne mai kyau kwarai da gaske Tuhfatul Mawlud bi Hafiya Kamil Mawlud ko bi Kamil Mawlud yana da kyau kwarai da gaske da wahala kaga littafin da yayi bayanai dalla-dalla akan abin da ya shafi wannan huduba ita ce idan an yi mutum haihuwa ranar da aka haifi da to sai uba ya dauki yaro ya samu dibino mai laushi danyen dibino gaude sai ya tauna a bakinsa zakin ruwan dibinon sai ya dakalo da hannunsa sai ya zuba a bakin yaro wannan tani kenan ake cewa sannan ya masa addu'a ya daga shi Allah ya sa ya zama mai albarka Allah ya sa ya zama musulmin kwarai Allah ya sa ya zama mai imani Allah ya sa kai ya zama kaza Allah ya duk abu na alheri uban ya yi masa kar a manta zai yi masa kiran sallah a hannunsa na kunnensa na dama kiran sallah kunnensa na dama akwai riwaya ta hadisi da ta zo zai tada ikama a kunnensa na hagu amma malamai da yawa sun raunana riwayar amma wannan riwayar ta kiran sallah a kunnensa na dama hasan hadisin hasan ne hadisi ne hasan wannan kenan sai ya masa addu'a sannan kuma sai ya sa masa suna ce ni samaitu bismi man kaza na sa masa suna wani uba yana iya sa wa ɗansa suna kamar yadda yana iya neman shawarar uwa ma su sa wa ɗa suna ko yayi wani takwara ko ya sa sunan da ya gama ya dace amma ana so in za a zabi suna a san mai ma'ana a rinka neman suna mai ma'ana da aka san ma'anarsa tana da kyau ko sunan sahabi ko sunan wani babban malami ko wani suna mai ma'ana mai kyau ko wani babban mutum ko iyaye ko yan uwa ko yar uwa ko dangi ko ta sahabiya ko ta tabi'iyya da sauransu shi tahnikin nan daga yaro a tauna dabino a sa masa a baki akwai sabanin malamai akai ana ce shi tahnik wasu suna gani ya shafi annabi ne kawai dan shi aka ruwaito yaran sahabbai idan an yi haihuwa sai su kai dan su ga annabi sai ya tofa wannan saboda yawun albarkacin yawun bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce bayan annabi ba wanda yake da wannan damar da zai yi to wasu ba su yarda ba sai annabi ne kawai zai wasu kuma suka ce duk mutumin da aka san yana da falala ake tsammani kamar yanzu uba ai babu shakka akai yana falala akan uban ɗansa ko wani malami mashuhuri haka da aka san ana tsammanta masa alheri da tsoron Allah wanda za a iya kaiwa ya sa wa yaro suna da sauransu to wannan shine huduba da ake cewa an kai masallaci ana yi wannan ba daidai ba ne kuskure ne bal bid'a ne a ɗauki goro a kai masallaci a taraba wai an raɗa wa yaro suna a masallaci uba shi ke raɗa suna kuma ba sai ya je masallaci ba amma zai iya sanarwa a masallaci jama'an mun haihuwa jiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace wulida li ghulamun al-bariha an haifa mun da jiya wasammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sa masa suna da sunan babana ibrahim jiya da dare aka haifa kuma ya faɗi sunan sa da asubai da aka balifi in an yi mutun haihuwa ya faɗa an masa haihuwa amma liman ya ajiye mutane a kawo salati kaza ayi kaza kaza ayi kuskuskus a dan ko goro ana tarabawa ko a zuwa shigari ana taron suna mutane su zo su zauna a kofar gida hadda dafu abinci aka wai ana radin suna wannan duk bid'a ne da al'adu waɗanda ba su da asali a cikin addini ya kamata ayi kokari a kiyaye idan mutum baya nan zai iya wakilta dan sa ko kanin sa ko ita matar yace tai hudu ban wannan ba laifi kai ma zaki iya yi addu'a ce kawai tunda uban ya ba da dama ya ba da izini wallahu ta'ala a'lam Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana da manemi so bayan sun dan jima kadan wai sai ta fahimci cewa shi dan bid'a ne kuma yana yawan ikirarin cewa idan fa bata aure shi ba ta auri wani wallahi zai hana ta kwanciyar hankali a gidan aurenta kace shine take tambaya za ta iya auren shi kuma ita bai ahlus sunna ce tace
ko da wasa ahlus sunna shi za ta dauri dan bid'a ta aure dan bid'a
ga ikirarin da yake
kuma wannan ma ikirarin ma kadai wannan saurayin da yace miki zai hana ki kwanciyar hankali ai ya shiga wonar Allah mutum ya bude baki ya ce yarinyar da zai aura wai bai ta aure shi ba sai ya hana ta kwanciyar hankali wannan mutumi mara albarka ne yayi Allah shirye da shi Allah gane da shi ai yana fadan wannan kalman kawai igiya jike ne ki zubar da shi muna miki addu'a Allah kare bashi daman ya aure ki kuma Allah bai zai bashi ikon ya hana ki kwanciyar hankali ba ƙarya yake makaryacin banza mai da'awar hakkin Allah bokan banza ko mai mu'amala da boka irin waɗannan mutane wato ba su da albarka ba su da kirki mutum ya rinka da'awa haka wani yazo yace wata yarinya da tace yayi hakuri ba ta da ra'ayin aurenta sai yace to ba sai ki auren in gani ba yanzu wannan ba shiga gonar Allah bane wai ba sai ki auren na gani ba kai din banza kai din wa mutum yazo yana bude bakin sa kamar shi yana magana kamar shine ubangiji Allah ne mai aurarwa Allah ne mai hanawa zai iya zuwa ya miki sihiri ya samu wannan zai iya yi ke kuma zaki zuwa ki addu'a Allah ya kare sihirin dan haka shawara ta karki aure shi karki na farko dan bid'a ne mai kishiyantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hana ki jin dadi ko kin aure shi ma baki da kwanciyar hankali dan ki aure dan bid'a ne raka samu kwanciyar hankali ki je ki tambayi matan da suka aure yan bid'an kullun suna cikin tashin hankali da damuwa su hana su bin sunna su hana su bin Allah dan haka karki aure shi karki aure shi kuma bai isa hana ki kwanciyar hankali ba ai tunda kika ce kin fahimci sunna ki rike tauhidi yaje ya shirka ke kuma ki rike tauhidi ya ubangiji daga hannu mai mata addu'a ya Allah tabaaraka ta'ala ka kare wannan yarin daga sharrin wannan dan bid'a wanda yake da'awar zai hana ta kwanci hankali ya Allah wannan mummunan nufi da yake akan yarin ya Allah ka maida masa kansa ya Allah in mai gyaruwa ne ka gyara shi idan kuma ba mai gyaruwa bane Allah ka kare yarinyan nan daga sharrin wannan mutumi kuma Allah ka saba matarsa bace ballantana yaje ta mata barna ko yaje jefa ta cikin barna dan haka ki tsaya akan aqidarki ki tsaya akan tauhidinki ba gudu ba ja da baya duk wanda bai da tauhidi karki zauna da shi Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace ya imam I can't keep wudu for even one salah yace not to talk about from maghrib to isha yace I love staying in the mosque especially fajr time and also maghrib to isha but due to this problem I have to stay outside till it is iqama before rushing for wudu yace even rak'atan al-fajr is an issue for me please what can I do amma kamar yace yana mazi ne yana da yawa
abinda dan uwa yake fada shine baya iya rike alwala ko dai kari alwala ta hanyar fitar da mazi ko kuma ta hanyar tusa ko kuma ta hanyar wani abu dai da zai iya kariya masa alwala dan haka baya yana so ya zauna tsakanin magariba isha yana so ya zauna bayan asubai amma baya iya yi dan haka ya zai wannan kana da larura kana da matsala ko kana da ciwon basir kenan ko kana da wani ciwo ban san wani irin ciwo ne zan ce ba kenan ku gane duk wanda yake da wani wato specific matsala ta larura da take hana shi rike alwala to shi fa hukuncin sa daban ne kenan yana iyan sallarsa ko da yana cikin sallah yana yin tusa din ko ba ka bane ba ko da yana cikin sallah yana releasing iska din to zai iyan sallarsa haka dan haka kuma dan ya zauna a masallaci yayin zikiri bayan asubai yana da right yayi wannan so our brother it seems that maybe you are having a problem with your wudu And it is ruled by Sharia that any person that has this kind of problem of yours, he can stay in the mosque with only one wudu that you have done. Only one wudu that you have done. You can stay in the mosque between Maghrib and Isha and pray Isha with the same wudu that you have done. Because you are sick, you are patient, you don't have ability or you don't have opportunity to go and be repeating the wudu. Allah subhanahu wa ta'ala or the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam have give you a chance for that. You can just stay for one wudu and you can see maybe after subhi, even without wudu, even you are releasing, you can just stay in the mosque. There's no any problem for that. And we pray for Allah subhanahu wa ta'ala to give you quick recovery. Wassalamu alaikum.
To Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana da matsala ta yi aure amma har yanzu ba ta haihu ba. Bai sai suka yanke shawara ita da mijinta za a je a mata dashen da ake na turawa. Shi ne take tambaya wai tana ganin ba su shiga hurumin Ubangiji ba?
Menene dashen turawa?
Kamar dai ana zuwa a daukan halittar. Yadda dai ta ce wai namijin nata za a dauka ita a sa mata a cikin mahaifarta.
Ai sai ka rinka bayani, ka rinka karkatauye a
wannan. Eh, dama zan yi bayani.
Yawwa, wannan tana nufin mace ce take da larurar ba ta iya haihuwa. To ana zuwa ana yin dashen turawa kamar yadda suke faɗa. Ana nufin ai aiki a dauko likita ya shiga maniyin mijinta ya dauko kwaikwayen. Ya dauko nata a hada ko a sa mata ko a hada shi a kwalba sannan iya kawun lokaci sai a maida mata shi mahaifarta. To irin wannan malamai sun bada fatawa ya halatta in dai nata ne da namijinta. In nata ne da namijinta ya halatta. Amma in nata ne da na wani mijin haram ne. Kuma ba a shiga gonar Allah ba, ba laifi bane, ai wata larura ce ta sa ba ku haihuwa. Kuma ana iya haifan ƴaƴan su rayu normal ba wani abu. Daka duk wanda Allah ya sa tana da hali kuma mijin yana da hali za su je ko ina ne za ku je, in dai za a dauki naki ne da nasa a hada, to wannan babu laifi. Allah ya ganar da mu, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce bai ta kasance tana wasa da sallah ba, kowace sallah take yi ba. Ta ce har a wannan watan mai albarka na Ramadan da ya wuce da kenan, take cewa ta yawaita addu'a akan Allah ya ba ta ikon tsaye da sallah, amma har yanzu shiru shi ne wai take cewa dan Allah mallam ya bata shawara da kuma addu'a.
To wallahi dai wannan akwai abun tsoro. Akram kallahu duk mutumin da yake da lurar baya iya tsaye da sallah, me zaka iya masa? Sai dai kai masa addu'a, Allah yayi masa wannan bala'i. Baiwar Allah, yar uwata kina cikin masifa, baki a tsaye da sallah kina cikin masifa, kina cikin tashin hankali, karki kuskure ki mutu baki a tsaye da sallah. Duk wanda ya mutu baya tsaye da sallah wuta zai shiga. Dan haka addu'ar ita ce ke cigaba da roƙon Allah, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbi ja'alni muqimas sala, Allah ka sanya ni cikin masu tsayar da sallah, wa min dhurriyyati daga zuri'ata kuma, rabbana ya ubangiji na ubangiji mu, wa taqabbal du'a, karba addu'a, kije ki ta wannan addu'ar, kuma da an kira sallah kije ki sallah, karki kuskura kina kallo baki sallah ba, karki kuskura kina chatin baki sallah ba. Ina jiye miki tsoron ki mutu baki a tsaye da sallah baiwa Allah. Allah ya sauwaki, Allah ya yaye miki, ubangiji Allah ya yaye mata. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce wai ita da mijinta ne sai yake shan mamanta, yake sha shi ne take gani ko akwai laifi a ciki ko ba matsala haɗewa yana yi, ta ce
shan mama na mace ko ma wace ce wanda aka hana in dai ba uwar mutum ba ne, shi ne ya zama sha na yunwa. Innama rada'atu min almaja'a, ya sha ne saboda yana jin yunwa, kamar yadda jariri yake tsotsar maman uwarsa mahaifiyarsa, ya tsotsa ya kama ya sha ya sha ya sha ya sha saboda yana jin yunwa, ya wadatu sai ya saki. To wannan shine haram. To shi din ma sai in mutum yayi sau uku, la tahrimul massata wala almassatani, haka yazo a hadisi, tsotsa daya tsotsa biyu baya haramtawa. Amma idan mutum ya sha sau uku sannan kuma ya sha ne a lokacin minal maja'a, yana cikin yunwa, yana bukata, abinda ake nufi idan a cikin jarirantaka yake kenan, idan babba ne, tunda ai ba daga maja'a bane, kafinta ya sha din to ai damun shi ba ya sha ne dan bukata ba daka wanda aka haramta wanda zai sha saboda bukata amma wannan da miji da yake tsotsan abinan din maman matarsa saboda sha'awa ko wani abu wannan wannan ba wani abu bane ba kawai dai kara cutar da dan jaririn kuma aje a dan shanyi abun washe gari kuma yazo ya rasa dan abin da zai sha amma dai mutane ya kamata su kiyaye su taka tsantsan ana yawan tambaya to matar da ta shayar da wani jariri nono wanne ne yake haramta duk jaririn da yake ya kama nono da kansa ya tsotsa tsap 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 ya tsotsa da kansa isake daya kenan ya dada kamawa da kansa ya tsotsa ya tsotsa ya dada sakewa biyu kenan duk wannan bai haramta ba fa za a iya yin aure tsakani ko da ba danta bane ƴaƴanta za su iya yin aure da shi yaro to amma in ya kai na uku ya tsotsa na uku ka gani sai isake to ya zama haram wannan yaron ya zama kamar danta kar ka manta nace maka yaro kuma nace maka jariri ina fata ana fahimta wallahi alam ina jin hankalin mata ku daina zuwa gidan biki kuna daukan mama kuna ba wa ƴaƴan da ba naku ba saboda abinda zai je idawo ya biyo baya shekaru aru aru bayan kun manta za a iya samun matsala an ta mana fatawa bila adadin irin wannan wata ta je gidan biki ta ga yaro yana kuka kawai ta dauki mama ta bashi ya sha akwai hadari a ciki gaskiya in kuma wata mace ta shayar da wani yaro to a rubuta a aji lalle wanci ta shayar da wani lokaci kaza saboda babu aure tsakanin su da zuriyar su gaba daya ma'ana abin da nake nufi da zuriyar su shi yaron bai zai aure ta ba kuma bai zai aure yarta ba yawa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana da zafin zuciya da kuma saurin fushi shine wata ta bawa mamar ta shawara bai ta je wajen wani malami ta amsu mata rubutu shine ita kuma yarinya ta ce ba za ta sha ba
na'am
ta ce shine mamar take fushi da ita
na'am
shine take tambaya hakan da tayi laifi
na'am kamar ya ta ba ta shawara ban gane ba
yarinyar ce wata kawata ita tana da zafin zuciya ta ce
na'am
tana da fushi to shine ta ji mamar kawar mamar yarinyar ta bawa maman shawara aka je aka karbo mata rubutu aka bawa yarinyar ta sha to ita kuma yarinyar sai ta ce ba za ta sha ba shine
na gane
mamar ta take fushi da ita
shi mamar ki ta yi kokari tana kokarin ta yaye miki wata larura ta same ki ne amma matsalar rubutu baya cikin abinda magabata na kware suka ce a rinka shan rubutu baya cikin abinda salafus salih suka bada shawara ko suke bada fatawa a je a sha da akwai wasu maganganu haka wanda ba su da karfi na halatti amma dai abin da yafi dacewa a nisanci wannan alqur'ani ba an yi shi ne dan a rubuta a shanye shi ba kuma ba shine hanyar waraka din ba kai tsaye abinda aka halatta mana akwai substitute wato na shi rubutun wato canjin rubutun lalle an yadda qur'ani yana tasiri a karanta a cikin ruwa a sha a karanta shi kamar misali qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad numfashin mutum yana motsa ruwa ko ayatul kursi ko suratul fatiha dan haka wannan yarinyar da ta isha ba laifi ta yi ba saboda akwai malaman da ba sun haramta a sha din amma dai kuskure ne maimakon ga yanda ya kamata mutane su je su yi wani abin daban har ma ana tsafe-tsafe da shi da gargajiya a ciki gargajiya ne kawai shan rubutu ba wai addini bane Allah gane da
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mutum idan yayi sallar tarawihi ba zai yi tahajjud ba wai an ce ba bai kyau hada guda biyu sai dai dole mutum ya zaba daya shine take tambaya da gaskiya
ba haka bane kuskure ne ba haka bane duk da cewa wasu suna fadan cewa babu kyau din amma dai ba haka bane abinda suka dogara da shi su waɗanda suka ce kar a hada guda biyu nana Aisha an tambaye ta sallar annabi da daddare ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa a ramadan ko a wajen ramadan sama da raka'a 11 ko 13 haka sai suka ce idan mutum ya zo yayi tarawihi raka'a 10 ko 11 ya zo ya kara a tahajjud wata raka'a 12 ya zama 20 da wani to suka ce ai annabi ai baya karawa Ramadan ko ji Ramadan iyar ko inda yake 11 ne da daddare ko 13 to sai suke cewa kar ayi to wannan ra'ayi na farko kenan fahimta ta biyu suka ce a'a ai ita labari take bayarwa Aisha ga yanda annabi yake yi kuma ta faɗi irin nau'in sallar annabi ba irin tamu bace mu da muke yin ta yau dan ta ce falata sal an husnihinna wa tulihinna karka tambayi kyawun sallar annabi na dare da kuma tsawon sallar annabi da daddare karka tambaya ma'ana iyaka mutum da yake karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i du'a tsaye mun ko yan inna adai na kal kausar dan alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil so idan ka hade sallar ma daga badayanta da muke bata farka a dayan annabi ba dan haka wasu malamai suka ce a ai tunda dai ba irin ta annabin kake yi ba tsawon su da kyawun su bai kai na annabi ba to ba laifi dan kai yan kanana masu yawa ko raka'a nawa ne ma me dalilin ku suka ce to ai annabin da kansa ma ya faɗa da a cikin hadisi sahihi bukhari salatul laili masna masna sallar dare biyu ne kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama shine masna masna fa idza khashiya ahadukum alfajr falyutir biwahida idan ɗayan ku yaji yaga alfijir ya keto to yayi wutri da guda ɗaya daga nan suka ce to kaga ai annabi anan bai kayyade ya ce biyu 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 sallar dare kawai kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu ko nawa ne wannan shine fatawar da malaman Saudiya da Haramain suka dauka suke shine zaga haramin Makka da Madina za su yi tarawihin su raka'a 10 sannan za su zo su yi shafa'i za su zo su yi tahajjud din su kuma raka'a 11 ko 13 dan haka su 23 suke yi dan haka kar a ce wai ba kyau ko haramun ne kamar yadda wasu malaman ma suna tsananta hukunci a ce bid'a ne suna tsananta hukunci a ce bid'a ne amma dai malamai sun musu raddi cewa a tunda dai akwai fahimtar malamai akai ba za a ce bid'a bane ba wallahi ta'ala alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa dan Allah wai mai hukuncin wanda ya fitar da maziyi karfe 4 na rana Allah ne yana azumi
ba komai azumin sa yana nan maziyi baya karya maziyi baya karya azumi maziyi baya karya azumi wallahi alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita ce take da lalura ta rashin yin al'ada kwata kwata an je asibiti sun tabbatar ba ta da mahaifa wai amma kamar yadda tace wai amma dai tana da kwan haihuwa to shine take tambaya ya halatta ta ki fada wanda za ta aura ko kuma dole ce ta fada masa
ke tunda kina da matsala ya kamata ki fada ai ai ba a san boye aibu ba a san boye aibu a aure ki gaya masa saboda aikin ga ba lalle wata kila ki dauki ciki ba ba lalle kaza ba lalle kaza ba dan haka ki yi masa bayani kar ki boye dan in ya bayyana gare shi to za a samu matsala ana samun matsaloli da yawa a wajen ma'aurata idan mutun ya zo yin aure ya zo yayi ha'inci a cikin auren mata suna boye aibu wani ya ci ya auri wata mata ashe kurma ce ba ta ji musu gaya masa ba sai da yaje ya tarar ya ga sai ta magana ba ta ji ashe ba su gaya masa ba wani ya ci sun aura masa mata ashe tana da ciwon aljanu in suka rikice za ta daki kowa ta zagi kowa a gidan tai ta abubuwa na nasu na masu aljanu ba a gaya masa ba yace an yaudare shi kuma duk haka ne wani ya auri mata tana zubar da jini kullun yanzu ana samun larurorin mata masu jini kullun jini suke in ta kama jini sai ta wata hudu tana jini in kuma jinin ya dauke sai ta kusan shekara ma bata yi jini ba to irin wannan akwai yan matsaloli na ciwo da larura ba laifi ayuwa mai gida ayuwa miji bayani idan gurguwa ce tana dingishi a gaya masa idan idan ta rarigar ke nema a gaya masa ina fata ana fahimta duk wani aibu da ake da shi in tana da matsanancin ciwon kai a gaya masa idan tana da karancin gani ba ta gani a gaya masa idan ba ta ji sosai a gaya masa kawai kowa zai auri mace a gaya masa inda aibun ya yadda ya aure ta haka ba ma san bayan an yi aure a zo ana kashe aure akan dan aibun da bai kai ya kawo ba ko mutum zai ga cewa an ha'ince shi yanzu akwai wanda ya je ya auri wata mace bayan ya aure ta sai ga ashe ba a iya saduwa da ita a gabanta akwai wani kaho me kaho wani kari ne ya tsuro haka a gaba akwai mata masu wannan larura wani kari ne sai ba za a iya saduwa da ita ba bai sani ba sai da yazo to ko dai ta sani ba ta boye wata kila ko kuma ita ma ba ta sani ba to irin wannan ku rinka ku dena boye aibu idan za a yi aure wallahi alam
lai saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mijinta ne ya ce mata ta je gida zai aiko da takarda shine take tambaya hakan yana nufin saki bayan ta je gida kuma daga bayan sai ya ce kawai ta huta ta dawo shine take tambaya hukuncin saboda dama akwai saki biyu da saki ɗaya ne ya rage
wannan ba saki bane je gida zan aiko takarda ba saki bane ladaftarwa ne kawai ladaftarwa ne yayi ne dan ya ladaftar da ke ki je gida ki sha koko ki ci tuwo miyar kuka ki fara layin ban daki da kannanki ku fara fafata da tsohuwarki ma tukunna to in kin ji ba dadi yara kannanki suka ga kin fara cinye musu dumame to wata kira kya hore ki dawo gida dan haka wannan ba saki bane kuma karki yadda ki koma gidanki ai ya ce ki huta wata kila kina ganin gidansa wahala ne dan haka ki koma gidanki je ki huta Allah ya ganar da mu in mutun yayi wannan dan iladaftar da ita ba laifi amma in dan mugunta ne to da cinta da shan tafa yana hannunsa yana wuyansa sai ya biya duk wanda ya tura matarsa ta je gida to ba laifi yana da kiyaye hada ta da abincin ta na cinta da shan ta don hakkin sa ne ya ciyar da ita ba hakkin ubanta ne ya ciyar da ita ba Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce dan yayarta ne ya rasu to ya bar akwai waya da ya bari sai yayansa ya ce yana son wayar wanda ya jinyar sama ya ce yana son wayar mamar yaron ma ta ce tana son wayar ita kuma antansa ce sai ta ce kawai za ta sai da wayar kudin a sauke masa alqur'ani a sai sharbi a raba a masallaci
sharbi kuma
ko ai sadaka da kudin
to wannan dai Allah ya musu albarka shine dai amfanin da mu amsa irin wannan tambayoyi wannan ya nuna kai wata karba a je makaranta ba eh hajiya hajiya idan mutum ya mutu kayansa gaba ɗaya na magada ne idan mutum ya mutu ba a zuwa a zabi kayansa wani ya ce anti tana so baba yana so mama tana so kani yana so a su waye ya halatta su shiga dansa to kaya na magada ne da haka dukkan ku gabaki ɗaya abinda kuka yi ba daidai bane kuskure ne za a duba sai a tambayi malamai su waye za su shiga dansa da wani da wani to shikenan sai a hada kayansa da rigunansa da kudinsa da komai nasa sai a sa cikin kayan gado sai a zo a kira malamai ko a kira lauya sai ya raba musu gado ke ma bai halatta ki je ki sayar ba dan ba naki bane ba kaya ne na magada in ku kin ya kin ci kayan gado Allah ya ganar da mu magana kuma a je a sai charbi a kai masallaci yawa ki bar mutane su yi amfani da hannu yawa da ki sai charbin nan gwanda ki sai taburma da ki sai charbin nan gwanda ki sai buta ki kai musu ko da yake dai ba magana akan charbin nake yi ba amma dai ina ga miki abin da yafi ne kuma kuskure ne ki dauki kudin kayan mamaci kuna warwason kayan mamaci wannan jahilci ne Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba wai akan istibra'i yake tambaya yace yana tare da mace wai tsohon lokaci
me yake nufi yana tare da ita
suna dai alakar banza a
banza
eh sai yana lata da ita amma wai shi kadai ne
ya aka yi san shi kadai ne
haka ya fada saboda sai da na tambaye shi sosai yace wai sai suka yanke shawarar za su yi aure yace to wai shine ke tambaya sai ta yi wai jini uku ko kuma kawai duk sanda suka yanke shawarar aure za a iya daura musu aure shi tambayar da yake kenan
duk wanda ya zina da mace duk wanda ya lalata da mace waliyazu billahi duk matar da ta je sai lalata da wani to haramun ne a daura auren su sai ta yi istibra'i abin da ake nufin istibra'i shine jini daya tsarkakan mahaifa tabbatar da mahaifar ba komai tunda wannan ina gani ya tabbatar cewa babu cikin ne ko ya tabbatar cewa babu cikin yawa to duk da ya tabbatar cewa babu cikin sai ta yi jinin nan guda ɗaya na shari'a ba jini uku bane maganar da aka ce istibra'i jini uku ne bata inganta ba bata da ƙarfi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba wai ke to Allah ya ƙara wa mallan lafiya da nisan kwana yace wai dan Allah adadin mutanen da za su iya cin dukiyar da aka samu ta hanyar haram ta zama halal a gare su ba tare da sun san hanyar da aka samu kuɗin ba
wannan ba tambaya ce mai abin nan ba kawai waye ya halatta ya ci kuɗin haram
yawa
mai larura wanda yake cikin larura da zai iya mutuwa wanda yake cikin larura da zai iya mutuwa ko wanda aka tilasta shi za a kashe shi shikenan sai ya ci amma banda wannan in dai kudin ya tabbata na haram ne to bai halatta ba a ci wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wallahi mijinta bayan sallar asuba akan lokaci sai ya ta bacci sai lokacin da ya tashi daga bacci tayi ya kije ita kuma gaskiya tana son miji mai ibada sosai shine take tambaya mai mafita
to da kika zo zaki aure shi baki bincika yana zuwa sallar asuba ko baya zuwa ba daman ku ƴan mata mun sha gaya muku kullun duk lokacin da mace za ta yi aure ki ta ki caje mijinki tas saurayinki tas ki caje shi ki tabbatar mai ibada ne kafin ki aure shi mai da ibada kin san wa kika aura to yanzu ga cikin je kin auro jangwangwan baya fita sallar asuba yi ke kuma kina son miji mai ibada me zaki sai ki dage da wa'azi ki ci gaba da karantar da shi ki ci gaba da yi masa addu'a ki ci gaba da tashin sa din a dole dole kina tashin sa annabi addu'a ma yayi wa matar da take tashi tana tashin mijinta ko mijin da yake tashi yana tashin matarsa addu'a yayi dan haka ki ci gaba da tashin sa idan ki watakila kin ci sa'a da dan lokaci sai ki ga ya gyaru ya tuba sai ku ci gaba da zama kar ki gaggawan kashe aurenki saboda baya fitan sallar asubahi ba dadi tabbas amma dai ki bi a hankali a ci gaba da mai addu'a da hada shi da malamai da kuma ainihin wato fada masa gaskiya har ya dawo ya miƙe yana zuwa wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita mace ce akan sallah wai inda za a rufe tace idan ta rufe jikinta wai idan ta yi ruku'u yana dan dagewa hakan ba damuwa sannan take cewa ba dole wai sai ta rufe kafafanta ba za ta iya amfani da socks da safa kenan ba lallai sai zanin ya sauka har ƙasa ba
asali dai dangalallan kaya ba shine kayan sallah ba mata ku ji tsoron Allah ku daina sallah da kaya dangalallu a ce kin yi ruku'i ya daga kin miƙe kafa kin yi kaza ya daga wannan ba daidai bane kuskure ne dan haka ku rinka sa kaya ya rufe jikin ku satir tawil sabigh mai tsawo ya rufe ko ina ya sauka ƙasa duk wacce za ta yi sallah ba fa shi kayan da take fita yawo a gari shi za ta saba ko shi ne sai ta sauke shi ya sauka ƙasa skirt din sai ya sauka ƙasa zanin sai ya sauka ƙasa to amma idan ta saka safa mai tsawo to babu laifi an suturci to amma dai ai alamar tsiraicin ta ya so ya bayyana tunda safa tana kama jiki wani zai iya hangowa ya sha'awa sallar ki tayi amma dai ki saka zani mai tsawo hijabi mai tsawo akwai wasu tsofaffi kakannin da nan san muku kaga akwai wani masallaci da na gani na makaranta wato ko hijabi ma babu ta shiga jahilci Allah ya sauke a airport naga wasu za su yi tafiya sun shiga za su yi sallah ai ba za ka ga kwa mace Allah ba sai kai tafiya a airport an je za a yi sallah malam da matsattun kayan tsiraici da shi ta shiga ta kabbara sallah jahilci ba a sallah da tsiraici da alamar kirjinki a bayyane kafa a bayyane wai ba a yi sai kin sa kaya kirif ki rinka tafiya da hijabinki mai tsawo in za ki sallah ki saka shine mutunci ke da ki ga gaban Allah yanzu wannan kayan da ke sa zaki je gaban sarki zaki je gaban gwamna zaki je gaban wannan da wannan tsiraicin naki ya kamata ki kiyaye ki ji tsoron Allah Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya ake zaman mutuwa a musulunci
zaman makoki dai kai kuwa
ita mutuwa ta ce
to ba sai ka gyara mata
to ya ake zaman makoki kenan
ne magana zaman mutuwa ne ai sai mu tashi mu baka wuri dan mu ba mu san wannan magana a yanzu zaman makoki a musulunci babu zaman makoki a sunna zaman makoki al'ada ce da mutane suke yi idan an mutu a zauna a kawo fankoki a kawo rumfuna kan office a kawo abinci da ruwan sha da waya a ta zauna ana hira ana tattauna wannan ba daidai bane kuskure ne al'ada ce kawai tamu ta wasu fulani to amma a musulunci idan an maka mutuwa za a zo a maka ta'aziyya wai ake zo ake wa ta'aziyya wanda aka yi wa mutuwar da haka maganan an yi mutuwa ku ajiye makota ku hana su zuwa kasuwa abokinka ya hana ka hana shi zuwa office ɗinsa wannan zo ai ta zama wani fa sai ki yi ki zuwa aiki office ɗinsa da file na mutane wani matafiyi ne yana jira a sa masa hannu wani promotion ɗinsa wani kaza sai ce wallahi dan makoci na ne ya rasu sai yayi kwana uku baya zuwa baka da dalili ba didi bane wallahi ba inda aka ce a shari'a dan makocinka ko abokinka ya rasu ko kanin makocinka ko matar makocinka ka zauna ka ki ka je aiki wajibi akan ka shine ka je ka halarci wannan aiki naka na gwamnati kuma sai Allah ya tambaye ka ba daidai bane kuskure ne wannan zama da ake a shimfida rumfuna ana cin abinci ana ta hira ana ta waye da sauransu wanda ya zama wajibi akan sa kawai shine zai zauna karbi taziya kuma taziyan nan ko a kasuwa za ka karbe ta taziya ko a office ana karbanta yanzu inda mutum za a yi masa mutuwa ya kama hanya ya tafi office ɗinsa wallahi bai sabo Allah ba inda za a yi mutum mutuwa ya tafi kasuwar sa ya zauna a kasuwa a zo a masa taziya a shagon sa bai sabo Allah ba shi yasa wani bawan Allah da aka yi mutuwan aka zo sai ce ya ga an dawo an cika kofar gida yace to kaga mutanen nan fa ni abincin da zan ciyar da su ma da azara ya ishe ni tashi hankali ya tashi ya miƙe yace jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam yace na daukewa kowa makoci na wani tafi kasuwar ka wani je ka office ɗinka na daukewa kowa ni ne mutuwa ta zama mun dole ni ne za a zo daga wani gari a karbi ta'aziyya in karbi ta'aziyya to ni kam zan zauna ko zan jira to wannan shi kaga ba laifi bane wanda aka yi masa mutuwa baban shi ya mutu kanin sa dole mutane za su zo daga garuruka wannan baya cikin wanda za a ce bid'a ne ko a ce haramun so to ai ba yanda za a yi zaka zo ne an yi maka mutuwa ka kama hanya ka tafi office wanda ya zo daga Kaduna wanda ya zo daga kasar waje to ina za su same ka to kuma kace a cikin gida zaka je ka zauna ai ta sallama ka fito ai ta sallama ka fito ai ta sallama ka fito wahala amma in ka zo ka zauna a kofar gidanka ba wai dan ana so a halatta abin bane ba to amma dole wasu za su zo su ma taziya tunda shari'a ta halatta a zo ai maka taziya to ai kuma dole ka karbi taziya to amma makoci da zai zo ya zauna ba aboki da zai zo zauna a gayyato mata yanzu matan mu abinda fa suke yi fa idan an yi mutuwa wai sai kaga wai wata yarka ta debo ƴaƴanta guda bakwai da jariri da wani da mai rarrafe da wani mai majina a bakin sa duk su za a zo a dauko su a zo a cika muku gida a ta cin abinci wallahi akwai gidan da aka yi mutuwa wani yaro ya zo ya ga mai ce mallam to al'amura dai gaje mutuwa kam ta zo an yi mutuwa ce wallahi ba mu da abinda zamu ciyar da mutanen nan nace ka je ka kori matan nan ka je ka miƙe ka ce jama'a mun sauke muku kowa ta tafi gidansu mallam abincin da za a ci a ranar babu mamacin ya mutu a bushe karkab ba a shinkafa yace wallahi bashi muka je muka ce yanzu daidai ne wannan zaman makokin da kuke yi ku je ku jawo mutane bashi na ga wata mutuwa da aka yi wallahi daga ganin yadda ba dukan da aka fito da ita kai ka san wato kudu suka yi babu abin haka aka dan fitar da ita a fitfulas to sai ai hakuri aka dan yaga wannan cokali biyu wannan ce dan zubo mun nima mutane mallam ba sa tsoron Allah ba sa tausayi kuma mu a shari'ar musulunci fa abin da aka ce idan an yi wa mutum mutuwa idan an yi wa mutum mutuwa a shari'ar musulunci abinci ake dahowa a kawo masa saboda ba zai iya girki ba ko wata kila mai gidan da zai kawo abincin ya mutu manzo Allah ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innam atahum mashghiluhum ku yi wa iyalan gidan Ja'far lokacin da Ja'far ya rasu yace ku yi musu abinci ku kai musu saboda abinda zai shagaltar da su daga dafa abincin ya zo mu shine mutuwa amma mu ba za mu dafa abincin ba sai dai mu zo mu cinye abincin wannan ba daidai bane ku zo ku zauna mutum yi la'asariya a gidan mamata yana cin abinci wallahi akwai yadda naga mallam biredi yaje ya debo buhu guda yaje debo biredi nace aiki ya same ka kuma gashi zaman bid'a ne bid'a ne zaman makoki bid'a ne ga dora mutane nauyi dan Allah mutane ku yi kokari ku rage wahala ku rage dora mutane wahala haka yaje ya dako biredi nan aka dako wuka ana ta yankawa ana ta yayyankawa kuma mutane mallam suna zaune kariyawa fa wai mutane ba za su kariya a gidansu ba sai dai a gidan makoki za su zo su kariya ba daidai bane ba da kuma masu alfahari in an yi mutu alfahari katankatan na abinci mota kicin motocin kicin ai wane ne da lemuka da ruwa na roba da waye alfahari amma kar ka manta wala kafin ya mutu shi mamacin ga makocin sa yana kwana da yinwa wallahi ko kwana shinkafa ba ya kai mai amma dan a nuna mutane ana ta daukan hoto ana ta yi waye da sauransu shine wani bawan Allah ya zo wucewa ya ga ana ta raba abinci ya dauka biki yake yi ya tsuguna aka bashi yankan naman kazansa da lemonsa da ruwansa ya tattara ya ci yana mikewa ya ce ya ce na kusa da shi ya ce to Allah ya maimaita mana ya ce kai mutuwa fa kai zaka ce wallahi na dauka biki ne ya ja girkin sai ya kara gaba yanzu laifi yayi bai yi laifi ba ya ce Allah ya maimaita mana irin wannan mutuwa dai da talaka zai zo ya ce more shi ka gurinsa Allah ya maimaita dan haka zaman mukokin da ake yi na alfahari na al'ada na kashe mutane aiki hana zuwa mutane office ba addini bane ba shari'a bane al'ada ce kurin da haka in mutun ya furtike yace bai zai yi ba bai saba wa Allah ba yawa ba laifi e ba da haka ki kiyaye dan na san ku mata ku yan biki ne Allah gana dan
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yace mai hukuncin a rubuta wani waka wai sai je rera
waka idan babu wani abu na haram a ciki ba laifi da rubutata da rerata in babu kade kade babu gharam babu maganar mata babu batsa babu wai a cikin wannan babu laifi so zai iya yi zaka duk wanda zai waka ya tabbatar abin da yake fada daidai ne ba ƙarya yake ba kuma ba zambo yake ba zagin wani ba kuma babu wani abu na haramci a ciki ba laifi ba kida kuma a ciki kida haram ne Allah gane da mu
Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba yace malam I need your advice my name is Muhammad Sani from Nasara state I have a girlfriend named Hawa. Yace we have been dating for long and we are engaged now. Where she always tell me to come and collect my money that I paid on her when we have problem. Yace she has totally changed and sometimes if we have problem she don't want us to resolve the issues. Please madam, I need your advice.
To wannan abinda yake cewa shine yana da yar budurwarsa a wani gari da kuma sunansa da ya fada kai ma I'm advising you you are not to support to be calling people's name here to wannan tonan asiri malam sai ka fadi sun duniya malam tana ji in shi ba gida ji ya fadi sunansa ai bai kamata ka gida da ci ba in ta je taitai zuciya fa kuma in yaje yana neman wata fa bayan ita kaga ba daidai bane ba so ya kamata kai ka dan rufe da sauran su watakila yana cikin in desperate situation abinda yake cewa yana da yar yarinyar sai ya fadi sunanta ni dai bazan fada ba za ku ji a baki na ba yace ya makale mata yana tare da ita har ma ya dan kai kudi to daga baya yarinya dai tace yazo ya fage karbi kudin sa yazo ya karbi kudin sa dan ita ta riga ta canja ra'ayi yace yayi ya kira ta su warware al'amura cikin ruwan sanyi da lalama yarinya ta ki yadda da haka yana neman shawara yanzu bayan wannan abin da aka maka shawara my brother god bless you may Allah make it easy for you this shows totally shows that your girlfriend does not like to marry you you are not totally in her heart now she's not loving you now but you are loving her but she is not loving you my advice piece of advice that I can give you please go and collect your money and say jazakillahu khairan because I know that inshallah she will never marry you any girlfriend that shows you this kind of bad habit she can never marry you and go and write it she can never marry you so why are you wasting your time when a girlfriend that can never marry you and she doesn't love you why are you loving she who is not loving you you just forget about her go and think otherwise go and check other girlfriend that beside her so don't waste your time please you just go and collect your money or you ask her to send the money through your account and forget about her. It's better for you. Thank you very much. May Allah make it easy for you. And if you then get another girlfriend that you can marry, point to engineer, inshallah, we are going to give you, we have many here in Kano, inshallah. I think that he's in Nasarawa now.
To Allah ya saka da alkaida. Inshallah ba za a dinga fada suna ba. Yanzu masu rubutu tambayoyi da sunan su. Gaskiya ba za a dinga fada ba insha Allah.
Rufa asiri
saboda to mai tambaya ta gaba yake cewa yace sallan nan da ta wuce shekarar baban sa ɗaya da rasuwa chip yace amma har yanzu ɗan uwan shi sun kisa raba gado yace kuma baban sa ya bar gida da fili da mota yace to shi abin da yake damun shi ma akwai bashi da ake bin babansa wallahi san kisa biya bashin nan shine yake tambaya ya zai yi amma wai yake tambaya zai iya siyar da wayar shi ya biya wa baban bashi saboda ya san akwai azabar rashin biyan bashi wai abin da yace akwai azabar rashin biyan bashi da kuma raban gado to shine yake tambaya a bashi shawara
wannan da mutumin arziki ne mutumin kware ne na farko dai fatawar shine kai maza maza ka biya bashin da ake bin mahaifinka ba waya ba duk abin da zaka siyar je ka siyar ka tabbatar kai solvin bashin da ake bin babanka ya tabbata hadisi Allah ka kutar da mu Allah kare mu duk wanda ake bin sa bashi ya mutu ba zai fa shiga aljanna ba sai an biya wannan bashi dan haka muna roƙon Allah ya biya mana basuskan da suke kan mu gaba daya
amin
abu na biyu idan mutun ya mutu abu na farko da ake fara yi bayan an kai shi an binne shi za a yi jam'u tarika a hada ainihin wato gadan abin da ya bari sannan sai a zo a lissafa basuskan da ake bin shi ba a raban gado sai an gama biyan bashi jama'a ba a raba gadan mamaci ba a raba gado sai an gama biyan bashi karkab da haka asali ma magada bai halatta ma su ci gado ba in akwai bashi da ake bin ubansu ko uwarsu ko dan uwansu kuma idan kuka ci gadon nan ba ku raba gadon kuka ci gadon nan ba ku biya bashi ba kun ci haram kuma kun jawo dan uwanku masifa da haka wajibin abinda ake fara yi idan an mutu lalle a binciki mamaci fa waye yake bin sa bashi a biya masa kar ku manta wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan bai halatta ba jinkirin kin raba gado jinkirin raba gado kai bai halatta ba mutum ya mutu ya ta ajewa kaya a ce a'a ba za a raba gado ba kar a raba kan mutane a'a ai Allah ne ya raba gado Allah da kansa ya raba gado manzo Allah ya ce a raba gado da haka ba laifi akai ba kan raba gado ana dawowa daga makabarta an karbi taziya kawai a raba gado ko a ranar da ya mutu aka raba gado ba a saba wa Allah ba ko washe gari ba a saba Allah ba ko bayan kwana uku ba a saba wa Allah ba da haka duk wani jinkiri da za a yi wanda babu wani dalili karbabbe a shari'a a ki a raba gado wannan saban Allah ne kuma kuskure ne laifi ne ba karamin laifi ba kin raba gado haka ake yi sai mutane ko wani babban yaya ba za a mu ba za a zo a raba kanmu a gidan nan ba mu ba za a raba gado ba ba gidaje ne kai wallahi ai kin raba gadon shine kawo rabuwar kan kuma duk wanda kuga yana irin wannan yana da wata manufa ne in aka shekara 1 2 3 4 shi babban yayan nan shi zai zo yana canja gida da kayan gado shi zai zo auren jajayen mata da kudin gado shi zai zo yana tafiya kasashen waje da kudin gado ya kiya biya wa kannansa yara kanana kudin makaranta amma ya tura ƴaƴansa su suna karatu a makarantu masu tsada duk gashi nan muna gani wallahi injiniya wata mata ta ce mu mijinta mai arziki ne ya mutu ya bar dukiya kawai kannan mijin nan suka zo suka ce suka karbe dukiya ba za a raba gadon nan ba mu ba za a kawo mana rabuwar kai ba duba jahilci gargajiya rashin fahimtar addini ne wai mutum ya ce wai in an raba gado a gidansu wai za a kawo rabuwar kai tace mallan sun rike dukiyar mutumin nan kawai wancan ya zo ya ce da gona kaza wancan ya dauki motar sa wancan kamfani kaza an je ba lissafi ba accounting ba komai an yi magana oh kura kawo mana rabuwar kai a gidan nan ke da mun bare ne ke kika shigo tace wallahi mallan gani na zo makarantar islamiyyar da nake karatu an zo ana korata saboda ban biya kudin islamiyya ba dan me biya mun kudin islamiyyar ya mutu tace mallan tumuni na ma 1 bisa 8 dina ma sun hana ni ballantana ne ayanta jahilci ne wannan kuma zalunci dan haka aje a raba gado kar a bata lokaci sai dai wanda yake akwai lissafi akwai matsala akwai a kudin kamfani a akwai wani kudi sai ya shekara zai kaza abinda ake da shi a ƙasa a raba wanda ya saura a bashi pending Allah ganar da mu sai dai kuma wanda yake akwai rikici akan dukiyar sai an solve rikicin sai a raba Allah ganar da mu
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace idan Allah menene hukuncin banki aikin banki a musulunci tace ita matar aure ce tana aiki a UK tace wai amma ita a head office take ba ta haduwa da customers ba ta haduwa da masu kai kudi banki kenan take nufi ita kawai a head office take aiki
duk bankin da yake mu'amala da riba duk bankin da bawai yake mu'amala da kudin ruwa haramun ne aiki a cikin sa kamar yadda malamai suka ba da fatawa lajnatu da'ima fatawar malaman duniya da malaman Saudiya da sauran malamai abinda suka bada fatawa kenan dan haka abinda malamai suke cewa duk da yake aiki a banki da yake mu'amala da ruwa yayi kokari ya nemi aiki a wani banki halattaccen banki alhamdulillah yanzu akwai bankuna na musulunci wanda ba sa mu'amala ko koro da ko kwaya da ainihin wato ruwa dan haka ina baki shawara ki kokari ki samu wani aikin ba wannan ba ki ta addu'a Allah ya baki in kin samu ne sai ki canja afa Allahu amma salaf Allah gani da mu
Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa wai tana fama da matsalar aljanu kuma sun hana ta aure dan Allah me ya kamata ta yi
aljanu ba za su hana ki yin aure ba sai dai rashin hakuri kawai ki ta addu'a ki ta roƙon Allah ki ci gaba da azkar duk abubuwan da malamai suka faɗa na koran aljanu da kuma rashin kasancewar su tare da ke ki kokari ki rinka bibiya amma mai miki albishir zaki aure insha Allah ko kuma da Allah musane masu imani musulmin kware duk wacce tace ta gagara a ruwa saboda aljanu wani kuma yaje ya buga yace shi kuma shi zai aure ta tsab zaki aure in Allah ya sa da zaki aure amma lokaci ne Allah gani da mu
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba yace yayi zazzabi da azumi a bakin shi yace ya sha wahala sosai da kare kai azumin to da asuba da yazo yin sahur sai ji zazzabin ya dawo sai yayi tunanin idan ya dauki azumi zai sha wahala to bayan gari ya waye kuma sai ya ga kamar garin ba a rana sai yake ganin kamar zai iya wucewa da azumin shi shine yake tambaya ya matsayin hakan yake
to yayi niyyar azumin
gaskiya dai yace da yazo yin sahur da ya ga kamar ba zai iya ba
to in dai bai dauki niyya ba azumin farilla ba a daukan niyyarsa da rana la siyama liman lam yubayyit an-niyya annabi yace babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba tunda baka da lafiya kana da uzuri sai ka sha azumin ka in ka dauko niyya tun cikin dare azumin ka yana nan in kuma baya ka tashi ba za ka da baka da niyyar azumi sai da rana kaga da dan karfin ka ci gaba to wannan baka da azumi sai ka rama daya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace wanda ta aura danginsa da ita da danginsa suka basu gaya mata ba baya shaye shaye sai tace bayan an yi aure ta ga ashe dan shaye shaye ne tace baya sallah baya azumi tace har allura yake wa kansa ta drugs ta buguwa tace duk ya sai da kayan kitchen dinta da sauransu sannan take cewa daga ƙarshe ma dai ita dai tana so ya sake ta amma ya ki sakin ta kuma an hana shi da ya sake ta mamansa ta hana shi ya sake ta
wannan ai ba mijin aure bane ba wannan ba mijin aure bane bai ma dace da ke ba kwata kwata na farko ai mai addu'a Allah shirye shi Allah gane da shi a matsayin sa na musulmi ba za mu hana yi masa addu'a ba amma kuma shari'a ba ta ajiye ki zauna gagashin mashayi mai satan kayan ki yana sayarwa ba lalle ki kokari matukar bai zai gyara halin sa ya tuba ba kar ma ki ci gaba da haihuwa da shi da rayuwa da shi wannan mutumin kuma duk hanyar da zaki bi a baki takardarki ko dai iyaye su karba miki ko ya baki takardarki ko iyayen nasa da suka hana ki kashi auren ki ce ku hana dan ku shaye shaye ku hana dan ku sata ku hana dan ku bin mata amma yazo ba su hana shi ba kuma su zaunar da ke karkashin sa yaje ya shawo giya yazo kwanta da ke ai ba daidai bane wannan dan haka ki kashi auren ba laifi kike ban ki kashi aure in ya gagara ki tafi wajen alkali in kin samu alkali adali take zai sa ya baki takarda yaje cinye nemi mashayi ya yar uwarsa mai shaye shaye yaje aura dan haka ba laifi kike ba baki aikata haram ba in kin nemi ki rabu da mijinki wanda yake mashayi na sha fada ina mu gaya wa mata duk wanda Allah ya jarabe ta da irin miji mai shaye shaye ko mai neman mata ko barawo to na farko dai su yi kokari su masa addu'a a lallame shi a hada shi da mutanen kwarai da zai gyara halinsa a ci gaba da zama da shi abinda muke so kenan idan ku yi ya gyara to in kin nemi ya sake ki baki laifi ba kai tsaye ki nemi ya baki takardar ki baki saba wa Allah ba wallahi alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace kullun tana cikin tana fama da shan maganin infection tace saboda neman mata da mijinta yake yi tace wallahi yanzu ma ya daina dawowa gida wai sai ya ga dama an ta tambaye shi inda yaje sai ya ta mata fada shine take tambaya ya halatta ta daina kusantar shi
kware kuwa ki ƙara gudu ki nisanci shi sai ya tuba ya gyara. Wato malam wannan matsalar kamuwa da infection din nan. Infection da Hausa shine wani ciwo da yake samun gaban mata ko su ta zubar da ruwa ko wani ciwo ko radadi ko tsagewar gaban ko wani abu. Akwai wanda doyi gaban nasu yake doyi saboda ya ɗebo cututtuka ya sa mata. Yanzu daidai ne na maza, namiji, daidai ne yanzu ko maza ku rinka zuwa kuna neman matan banza. Kuna neman matan banza, kuna ɗebo cuta. Kuna sawa matanku, kuna zalunta su. Kuna da dalili a shari'a, kuna da hujja. Ka zo mace kilin matarka mai tsoron Allah mai ibada, ka je kana bin garuwai kana bin matan banza. Ka ɗebo mata masifa, ka ɗebo mata bala'i, ka zo ka kwanta da ita, kullun tana neman magani. Wallahi wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Don haka tun da kin tabbatar yana zuwa ya sa miki ciwo da cuta, ki kaurace masa. In ya zo duk abin da zai ki ce a'a sai ka tuba ka gyara, sai an je asibiti an gwada ka. Wata ta mun fata ta ce malam ya tabbatar yana neman mata, ni kokarinta ma da na gani ta ce shi ya tabbatar yana neman mata. Yanzu rikicin da ake yi da shi, ta ce to wai ya rinka shan magani kar ya sa mata ciwo. Bai wa Allah ita ta yarda yana neman matan, ya yi lalata da matan banza ya zo ya kwanta da ita, ita ma ta yarda din wai dan kada auren ya mutu. Amma malam ya ki ya sha magani. Likita kuma ya ce na baki magani dole sai kun sha tare da shi. Galibin magani infection likitoci suna ba da shi ne miji ya sha mata ta sha, miji ya sha mata ta sha. To wani kuma malam zai ɗebo ne a jikin wata ya zo zuba wa matansa guda hudu. Wani zai je ɗebo infection a waje zuba matansa uku. Malam idan ana gaya maka zaluncin da maza suke a gidajensu, wasu azzalumai ne, marasa tsoron Allah, mutum ya je nemi matan banza ya je ɗebo cuta ya zo ya sama matan shi. Kuna cutan mutane wallahi, kuma Allah bai zai bar ku ba. Allah shirya da su.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba wai take cewa wai idan mai hukuncin mace ta sa kwalli wai yana karya azumi ne ko?
Kwalli baya karya azumi. Kwalli baya karya azumi, sai dai malaman fiqh suna faɗa ba a so a sa shi har ya kai ga zuwa ga makogwaro. Allah gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce dangin mijinta ne suke zuwa gidanta, kuma ɗaki biyu ne da su sai falo. To idan za ta tafi unguwa sai mijinta ce ya bar su, sai ta ce sai mijin ya ce ta bar ɗaki, ta bar su a gida ta fita. Ta ce ya kai ga har suna kirga mata, sun kirge mata kayan ta tsaf, kayan sawarta.
Suna mata bincike.
Suna mata bincike sosai da sosai. Shine take cewa dan Allah ya za ya kamata ta fada wa mijin nata idan za ta fita wai ta danga rufe gidan. Shine take nema a bata.
Kware kuwa ki nemo kwado da sarka ma ki garkame gidanki
ko dakinka.
Ki garkame dakinki. Kar ki sake barin wasu su shiga suna miki bincike, yan uwan miji ko dangin miji. Kuma ki masa bayani karar ki ce mai gida Allah maka albarka, danginka da kake bari a gidan nan suna zama suna min bincike suna taba min abubuwa nan, dan haka ina neman alfarmaka zan rinka rufe daki na. Ki rufe dakinki, ki kula daki, in zaki fita ki ce to zan je unguwa sai na dawo, baki laifi ba, ki saba Allah ba. Na'am.
Allah ya saka da alkami. Tambaya ta gaba ta ce mijinta ne ya sake ta tana da ciki kuma suna da yarinya daya. Ta ce bayan ya dawo hutu ya koma sai ya turo mata da message wai ya sake ta saki na biyu. Saki biyu a lokaci daya. Ta ce dama gashi ya taba mata, ta ce wallahi bata mai komai ba. Ta ce kuma tana son ta koma ta koma wajen mijinta. To amma an ce wai ba a saki biyu a kalma daya, shine take tambaya yaya.
Wannan kadan kenan daga cikin wulakancin mazan zamani. Wulakanci da yawa da yawa malam, wasu mazan suna wato sun sake mace bai zama komai a wajen su ba. Yanzu ka duba bayar Allah bai bata masa komai ba haka kullun. Ya buga mata dai kuma daga baya bayan ya tuma ya danno mata guda biyun ma ya sallame ta gaba daya kenan. Ki hakuri bayar Allah, kuma ina miki albishir wannan saki biyun saki daya ne. Tun daga shi Allah ya jarabe ki da jaraba da kauna da kina son mijinki. Kaga malam duk da haka wulakancin da ya mata fice take tana so za ta koma. Allah ce mike ki, Allah gyara miki mijinki. Ya halatta ki koma dan sakin saki biyu a lokaci guda, saki uku a lokaci guda a matsayin saki ɗaya ne. Dan haka ya halatta ki koma aurenki. Ki gaya masa kuma ya ji tsoron Allah. Allah gyara masa halin shi, ke kuma Allah ya gyara halinki da kika je kika yi laifi har aka miki sakin farkon ma. dan ku din ma ba kirki bane da ku wani lokacin Allah shirye ku
Allah saka da alkalimi tambaya ta gaba yace ana bin shi azumi guda biyar na ramako shine yake cewa zai iya yin niyya guda daya a sita shawal din da ramuwa ya rama
asali mutun ya rama azumin da ake bin sa na dole sannan yazo ya sita shawal shine asali duk da wasu suna bada wannan fatawar amma ba fatawa ce mai karfi ba gaskiya kowanne daya yayi shi akan zaman kansa in an duba wasu maganganun wasu suna bada dama haka din tunda annabi ya yi wanda ya azumin Ramadan suma da wasu ta min shawwal ya azumi shida a cikin shawwal amma abinda annabi yake nufi ya azumin nafila shida a cikin watan shawwal so ka je kai ramuwa kuma kai sita shawwal shine yafi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai tayi aure sai kaddara ta sa suka rabu da mijin kuma tana son shi sosai wai yanzu tayi wani auren amma wallahi wai ba ta son wanda ta aura din kwata-kwata wai ta tsane shi wai ba ta da niyyar auren kisan wuta amma fa ba ta kaunar sa wai musamman in yaje zai kusance ta sai ta je kamar ta kashe shi wai amma ta ce ba za ta aikata hakan ba wai a taya ta da addu'a kuma a ba ta shawara
wato ni gaskiya matan nan wani lokacin fa kuna mana tambayoyi na renin hankali a cikin tambayoyin nan naku wallahi yanzu dan Allah mallam ka duba yadda take ta maimaita ba ta san sa kuma sai ta ce mana ba ta san tayi auren kisan wuta ai kin bawo kanki amsa ai to ba kya san sai aka yi aure shi auren dole aka miki daman kin aure shi tunda tsohon mijinki ya sake ki sake uku da ka ba kya san sa kika aure shi zaki auren kisan wuta kenan koda kin ce baki da niyyar auren kisan wuta ai ce wanda kika yi ba kya san sa kika aure shi to shi ma yana alamar yana nuna cewa ba dan Allah aka yi auren ba amma bari mu baki uzuri watakila babanki ne ya tilasta miki watakila a gari ne aka dame ki watakila tunda ba kya san sa shikenan hukuncinki a shari'a ki gaya masa ranka dade Allah ma albarka bana jin dadin auren nan karki ce mai bana san ka ba dadi ka gaya wa mutum cewa bana san ka bana jin dadin auren nan me yasa wallahi ina cikin damuwa ina neman ka sauke mini saboda uzuri ina neman ka sauke mini shikenan Allah kuma ya raba ki da wulakancin tsohon mijin karki koma yaje ci gaba da gana miki azabar da ya gana miki ya sako ki dan ba ku da ganewa da yawa ya miki wulakanci ya tozartar da ke ya miki duk abin da zai miki amma da yake jarababbiya ce ki Allah ya baki mijinki yana son ki kuna zaman-zama kin ce baki so wancan kike tinowa kuma wancan din ba cewa yayi alƙawari ya daina wannan halin nasa ba amma sai kin koma tunda jaraba ce zaki kashi aurenki Allah ya sauke Allah ganar da ki
Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba tace a taya ta da addu'a wai ciki ne da ita shekara biyu sun je asibiti sai a ce ba cikin kuma ita tana jin motsi a cikin ta har ya girma har naƙuda tayi aka je asibiti suka ce su ba su ga da a cikin nan ba shine abin yake damunta wai amma kishiyarta dama ta ce mata wallahi ayawun magani za ta kare ba za ta haihu ba wai waccan ma ɗaya aboki ya zamanta ta haukata ta akai shine tace tana so ta ga mallam kuma za ta zo da mijinta su ganka ta ce wallahi wai shi abin bai ma san inda yake baya gane komai mijin nata ma shine tace dan Allah za
su wannan a maza a kawo shi haji a maza a ki kawo shi a maza a kawo shi a masa satan hamma da kafirito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi alazim to na farko dai ana iya samun ciki ya zauna ya dade bai fito ba kamar yadda mun yi karatu cikin zadil mustaqni muka ta kawo maganganun malamai da suka ta fada wasu ma malaman sun dade a cikin cikin mahaifar su basu dade ba su basu haife su ba ana iya samun larura ciki ya kwanta ya buya ba a ganshi bai dauki wani adadin shekaru a haife shi wannan ana iya samu dai kenan kuma ba lalle likita iya ganewa ba akwai yaron da aka haife shi kamar da makaranta da hakwaransa aka haife shi da gashin sa sosai da hakwaransa sun tsuro hakwaransa aka haife shi to kaga ya dade kenan a ciki da sauransu abu na biyu tunda har abokin zaman ki kishe ki ta miki mummunan furici to sai ki je ki nemi maganin kare sihiri ki je ki nemi maganin ibdalu sihiri dan ba mamaki an miki san muni an miki sihiri tunda ta ce a zaki kare a neman magani bata isa ba Allah shine ya isa ki dogara ga Allah ki nemi taimakon Allah ki dage da addu'a ki dage da sadaka Allah zai miki maganin dukkan wata tsiya sannan kuma ki kawo mijin da ke zo sai a bai shawara a baku shawara gaba ɗaya wallahi wala
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ce dan girman Allah malam a bashi ansawai menene wai hukuncin harkar canji da ake yi kamar daga naira zuwa dala har ya fadi ma da sifa a siye ta a naira 2000 kaza a ƙara mata riba a siyar a kaza
canji shari'a ne ai canji addini ne canji akwai shi akwai sabai masu aikin canji sana'a canji sana'a ce mai kyau Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta duk wanda ya karanta cikin Muwatta akwai magana da aka yi mai fadi akan canji da haka duk kudin da aka samu a bambanci fa idan talafat al ajnas fa tibu haythu shi'tum annabi ya ce in jinsin kudin ya bambanta ku yi cinikin ku inda kuka dama da haka dan mutum kudin kasa kaza da kudin kasa kaza ya ƙara kudi akai wannan babu laifi halal ne ba haramun bane wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ana bin ta'azumi 13 kuma an ta ce sai ta rama har wani jinin zai zo mata in yazo kuma kafin ya tafi watan Shawwal ya kare ya za ta yi tana so ta sai
tarama din sai ta yi Shawwal din bayan ta gama ramuwar sai ta yi Shawwal din a cikin wani watan mai zuwa tunda ai tana da larura tana da uzuri kamar yadda wasu malamai suka ba da fatawa wallahi ta'ala alam wasu kuma sun ba da fatawar ta hakura da yin ramuwar ta yi sita Shawwal din sai ta yi ramuwar daga baya saboda shi lokacin ramuwa waqtin wasa shi kuma lokacin Shawwal waqti mudayyak idan mun dauki cewa yana da waqti mudayyak tunda an ayyana lokacin ma'ana lokaci mai yalwa ne lokacin ramuwa lokacin Shawwal kuma lokaci ne matsatsan lokaci to sai ta gabatar da mai matsatsan lokaci sai ta bar mai yalwan lokaci in kuma ma ta ci gaba da ramuwar ta gama da gaba ta sai Shawwal din babu komai Allah zai karba insha Allah ta'ala
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce an sake ta tana shayarwa yarinya ta wata uku to ya yadda ta zata kasance tunda bata fara al'ada ba
an sake ta tana shayarwa wata uku
to bata al'ada kinan tana shayarwa ita
sai ta jira ta gama shayar da yarinyar al'adar ta dawo sai ta jira ta gama shayar da yarinyar al'adar ta dawo sai ce al'ada na'am to idda na'am
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wurin mijin su wataran shi yake yin cefa ne wataran kuma sai ya aiko wataran kudin da yake aikowa baya isa to ita uwar gidan tana da sana'a ita kuma ta biyin kenan tace bata sana'a to shi take dan daukan kudin saboda wanda yake turuwa baya isa shine take tambaya amma hidima gida take su siyan pampers na yaran shi shine tace tana da laifi ko ba ta da laifi
duk matar da ta dauki kudin mijinta saboda tauyewar haƙƙi da shi mijin yake yi baya biyan haƙƙin wajibi sai ta dauka a cikin aljihunsa ta biya bukatun gida wannan ba laifi tai ba amma kenta dai a sanar da shi in za a dauka idan kuma baya biyan haƙƙin kuma yana cutarwa sai a dauka a cikin amfani da shi kamar yadda Sheikh Muhammadu Salihu Usaimin rahimahullahu ya fada Allah ya masa rahama na'am
Allah saka da kai mai tambaya ta gaba ta ce ina irin yawan rantsarantsan da iyaye suke yi akan yaro su rantse za su yi abu kuma daga baya sai kaga ba su yi ba kuma tace adadin rantsuwar suna da yawa tace to shi sai ta yi ka sai an yi kafara
duk wanda ya rantse akan da ko ba akan da ba irin rantsuwa guda ɗaya ce da ta uba da ta uwa da wai duk wanda ya rantse akan dan sa zai wani abu ba kuma sai yayi ko yayi abun ko ya kafara da haka iyaye ku kame bakin ku daina rantsarantsi ina fata ana fahimta yawa Allah gane da
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce ta fita da azumin watan Ramadan wajen karfe 4 sai ta ji kamar alamun period to amma bata dawo gida ba sai da magariba tana duba sai ta ga ashe period din ya zo to shine take so ya matsayin azumin ta wai
ai tunda kika ji alamar ya zo kin ji alamar ya zo ya nuna miki zai zo tunda zan ba fili za a ganshi ba kenan tun daga lokacin azumin ki ya kare ina miki jaji azumin ki kan ya kare sai dai an rama wannan azumi Allah tabaaraka ta'ala ya baki lada da ka dan sai bayan isha kika gani to ai da mu ya nuna miki alama tuntunin Allah gane da mu
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce su shida ne a wajen mahaifinsu shine yar autar su wai ta masa rashin kunya har ta yi masa ihu sai kira ta ya fada mata ita babbar kenan sai ta kira yarinyar ta mata fada wai ita kuma mamanta sai ta yi fushi da ita har ba ta daukan wayarta in ta kira ta shine take tambaya me kamata ta yi mai shawara
mamanki bata kyauta ba kuma mamanki bata taimaki yarta ba duk wanda za ta taimaki yarta ta saba ubanta wannan uwa bata zama uwar alheri ba kuma na shago ba yara ne lalata yara ne kuma ta yi wa ƴaƴanta hanya shiga wuta kuma ki ga yar uwar ta ki yar ba yar auta ba in farce ne ita ƙarshe in dai tana saba ubanta har tana yi wa ubanta tsawa sai ta shiga wuta dan malamai suna rubuta a cikin al-uquq misali na uquq saba iyaye shine daka uba tsawa tsaki wa uba hantarar uba kuma abin da kika yi kin yi daidai Allah miki albarka ki mata fada inda dan tsumagiya ma a gefe ki zane ta baki laifi ba sannan kuma bai kamata mahaifiyarki ta nuna damuwar ta akan kin ladabtar da kanwarki saboda ta ci mutuncin ubanku ba dan haka a nan gurin mahaifiyarki ce take kan kuskure ba daidai ba ai mata addu'a Allah ya gane da ita kuma lalle kanwarki tana cikin halaka in dai har za ta rinka yi ubanta tsawa
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yake cewa yana da mata biyu ɗaya ba ta haihuwa to wacce ba ta haihuwar sai ta je asibiti ta biya kuɗi aka sa mata maniyin wani namijin har ta haifi yara biyu yace shi wallahi bai sani ba sai daga baya wai yaje aka gwada yaran saboda dama ya san ba ta haihuwa sai yaje aka gwada yaran sai ya gane yaran nan ba nasa bane to yan sun riga sun girma yace shine yake tunanin wai za a sanar zai sanar da yaran ne ko kuwa saboda matsalar gado ake gudu nan gaba
mata dai ta yi barna kam mata ta yi barna mata ta yi barna mata ta yi barna haramun ne haramun ne haramun ne mace ta je ta dauko maniyin wani a sa mata a jikinta ta zo ta haifi dan bai da bambanci da dan suna da kamata ka ta maka ta'adi mata ka ta maka barna kuma ta shigo maka da yayan da ba yayan ka ba ko magana su ci gadan ka to wannan ba za su ci gadan ka ba saboda ba yayan ka bane to amma magana a sanar da su a gaya musu saboda fitina a saurare ni akan wannan tambayar zan tambayi malamai na magabata na kuma zan bincika maka cikin wasu maganganun malaman wala Allah ko akwai wani uzurin da za a iya sa su ci gadan amma dai asali abin da matarka ta yi haram ne kuma waɗannan ƴaƴa fa ba ƴaƴanka bane ka rubuta ka ajiye wannan ba sabani ba ƴaƴanka bane tunda maniyin wani ne kuma ta tabbatar ta yi to amma maganar ba za su ci gadan ka ba a irin wannan yanayi sannan a sanar da su a irin wannan yanayi zan tambayi magabata na shi malamai insha Allah in ji me za su faɗa kuma ana bi na bashi sai a rubuta bana so ne gaggawan fadan wala Allah ko akwai wani abu magabata na sun fi ni sanin shi wannan abu yayi muni kware Allah ke yi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta yi barin ciki na wata biyu kuma jinin yana nan shin za ta iya ci tana ta ci gaba da yin jinin amma cikin wata biyu ne shine take can ba za ta iya ci gaba da sallah ko kuma
ai barin wata biyu jinin rashin lafiya ne duk barin da bai kai wata uku ba haka malamai suka ce na rashin lafiya ne da haka kawai yana da hukuncin jinin rashin lafiya ba zai hana komai ba wallahi alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma tace ta aure dan bid'a dan shi'a ne tace amma bata sani ba sai bayan sun yi aure kuma har sun samu karuwa da shi tace babba abin da yake damunta bai damu da yin sallah akan lokaci ba sai ya ga dama shine take son ta je makoma auren su
to daman Allah na tuba dan bid'a ko dan shi'a ma yanzu ka duba wani abu mamaki yana zagin sabon annabi kuma baya sallah gani lalaciya kenan daman ina za a samu dan shi'a da kula da sallah Allah na tuba kin yi kuskure kin fada cikin kuskure ko ban ba dan shi'an cin nasa ba ma rashin kula da sallar nasa ma ai dalili ne da zai halatta miki rabu da shi matukar yana kan aqidarsa ta zagin sahabbai yana bayyana shi'an cinsa ko yana kira akan shi'an cinsa yana zagin matan annabi dan wannan shine abin da suka shahara da shi shine babban sabanin su da ahlu sunna da ƙaryata nusus da da'awar ƙarya da fadin abin da ba shine ba a shari'a wannan duk yana nan a rubuce a cikin littafi matukar yana kan wannan abun kuma bai tuba kuma bai yadda ma cewa kuskure yake ba to bai halatta ki ci gaba da zama da shi ba sai ki neme sauƙi miki amma inda zaki masa wa'azi ya gane ya tuba to za mu so haka duk wacce ta aure wani dan bid'a to ta yi kokari ta jawo shi ya gane sunna ya gane tauhidi ya gane rayuwa akan addini shi yafi akan ta kashi auren wannan shi yafi amma in ba zai gane ba ki zo ki taifa masa yaya ku tara ƴaƴan bid'a masu zagin annabi masu zagin shari'a to gwanda ku rabu wallahi alam
la saka da kare wannan tambaya wai neman ra'ayin malam ake ina ga magana tana trending ne kawai ake so a ji ra'ayin malam wai mahaifi ya biya wa yarsa hajji shi kuma mijin ya ce in har ta je a bakin aurenta
to a haki ne guda biyu akwai hakkin Allah zuwa aikin hajji hakkin Allah ne in ka ga dama ka ce hakkin hajji ai rukuni ne cikin rukunan musulunci haka ne tayi yanzu namiji yana da haƙƙi ya hana matarsa ta yi sallah me bambancin aikin hajji da sallah duk ba arkan bane islam sannan namiji yana da haƙƙin matarsa za ta cire zakka ya ce ba za ta cire ba
ba zai yi ba
bai da wannan haƙƙin ma'ana is not under his jurisdiction ya hana ta wani abu na wajibi da sallah da azumi da zakka da hajji dakin Allah duka wannan huququllah ne Allah ne yace ai ko da izinin miji ko ba da izinin sa ba wani wanda zai ce wani malami zai ce karki sallah sai mijinki ya ga dama inda mijinki zai ce karki sallah ba wani malamin da zai zo ce wai mijinki yace karki azumi watan Ramadan kamar yanzu misali mijinki yace shi sha'awa ne da shi da aka karki azumin Ramadan a ce ki mai da'a babu wadannan duk hukuk ne na Allah kamar mijin nan ya tsallaka ya shiga gonar Ubangiji tabaraka wataala dai kenan abu na biyu akwai kuma haƙƙi na da'a akwai haƙƙi na da'a wa miji shi kuma ba a hana shi ba shi ma kuma dole ne a yi wa miji da'a a yi masa biyayya amma fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf ai shari'a dadi ne da ita annabi ai yayi bayani ai da'a ana yi wa mutum da'a ne cikin abin da yake sanannen abu a shari'a yardaje a wajen Allah ana yi wa da'a ne wa miji in yayi umarni da abi dai Allah ai aikata daidai yanzu misali hana ki zuwa aikin hajji nan matubar ba yana da wani uzuri ne karbabbe a shari'a ba saban Allah ne ai to ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ya hana ki zuwa aikin hajji ba tare da wani uzuri karbabbe ba da malamai suka yadda cewa wannan uzurin an karbe shi ba bai da dalilin da zai hana ki dan haka in kin je aikin hajjin ki a wannan yanayi baki saba Allah ba wannan ni fahimta ta ce amma sai a kawo mijin wajen malamai tunda alhamdulillah a Najeriya kuke ko ma ina kuke a kawo mijin malamai ko a kai shi hizba ko an ce hizba wata kila za a ce an kai shi ƙara ko nabu a samu wani malami da yake fatawa ko yake abin da a kawo mijin a kawo matar kai me yasa ka hana matar ka zo aikin hajji kai bayani a ji shari'a akwai uzurin da shari'a ta yadda da shi haka kawai ban ga dama ta je ba to baka isa ba daidai yake da kace haka kawai na hana ta sallah ban ga dama ta yi sallah ba da haka in har miji da gangan ya fandare kawai keta da mugunta ko yana ganin shi bai je ba ke ba za ki je ba to ki buga jirgin ki tafi a fahimta ta ki je ki aikin hajjin ki kuma Allah zai baki lada in kin je can ki masa addu'a Allah sa ki fi karfin sa kuma Allah ya ganar da shi wannan ni abin da na fahimta kenan wallahu ta'ala alam
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce wata ji mallan ya ce kyan bajirwa da saurayi da suke son juna aure shi ya fi dacewa da su wai shin malam
in shakka take yi ba ta yadda ba ne komi
wai lokacin bai shirya ba ko ita ba ta shirya ba suka gaya wa junansu maganganu masu daɗi
kaji ko
wai sun yi laifi haka sannan ta ce tambaya ta gaba menene hukuncin faɗar wa bihamdihi a cikin ruku'u ko sujada
ina nan akan bakana cewa duk lokacin da yarinya budurwa da saurayi suka haɗu kyanta ai maza ai musu aure a sallame su kyan su je su ƙara da jarabar su abin da ya fi dacewa kenan dogon neman aure yana da matsaloli dogon neman aure yana da matsaloli yana da mushkiloli kuma ni bana bada shawara ga ma'aurata su je su yi shi shedan yana shiga shakiyanci yana shiga, saba alƙawari yana shiga, canja ra'ayi yana shiga. Da an samu yarinya in an yi bincike an tabbatar, shi ma an yi bincike an tabbatar, ko hada su aure kurin. Maganganun da samari da ƴan mata suke yi na tada sha'awa haram ne. Haramun ne aika wa juna maganganu na tada sha'awa haram ne, dan ko ba matarka bane, ke ma kuma ai ba mijinki bane. Don haka haram ne, haram ne, kin aikata laifi. Ai shi yasa kika aiko da tambayar, saboda kin san ba auren za ku yi ba, kuna nan kuna ta saban Allah. Da yawa daga cikin zance da ƴan mata suke da samari, wallahi saban Allah suke, kuna ta tarawa kanku masifa, masifa, masifa. Kai ta tura mata hotuna, kai ta tura maka hotuna, har da hotunan tsaraici. Yanzu wata take mana tambaya, kullun idan yazo sai ya taba jikinta, bai ba ta sadaki ba, wannan tsiyar da me tai kama. Sannan na gaya muku dogon neman aure, dogon neman aure, dogon neman aure, ku ne sance shi. Ga kari alƙawari, wani ya zo ya mun fatawa, wallahi tallahi akar makalla tana firamare nake santa. Na ce taba ku kaga mu da aiki, ta gama firamare ina binta, har ta shiga jiniya ina ta jiranta, yana ta kokarin zai aiko. Aka ce sai ta gama sakandare, yace ta gama sakandaren, yana nan yana makale mata cingam. Bayan ta gama, wani yayan ta yi shi, ai ba za su mata aure ba, sai ta shiga jami'a, ta yi shekara 1-2. Ya haƙura ya bi ta, ta shiga jami'a shekara 1-2 din, yayyayi suka ce ba za ta yi ba, sai ta yi kandi. Bayan ta gama, wani can wani babban yayan ta yana can ko Lagos, yace sai ta dora masters. Ana cikin tafiya a haka, sai ta gano wani ba shi ba. To ta gaji da shi, jaraba shekara wajen 10, ta canja ra'ayi. To ta ga wani wanda take so ba kai ba. Yaushe mutum zai zo yana wannan bautar ƙasa? Ba daidai ba ne. Kawai wanda ya ga yarinya yana so lokaci ya yi, ya aure. In baka kimtsa ba, ka bari shi lokacin ka yi. Ke ma in lokacin auren ki bai ba, ki daina sauraron samari. A daina kawai. Allah ganar da mu. Maganar wabi hamdihi, riwayar da ta zo da wabi hamdihi ba ta inganta ba, subhana rabbiyal a'la kawai, subhana rabbiyal azim kawai. Amma ƙarin wabi hamdihi, malaman hadisi suka faɗa Allah musu rahama cewa ƙarin bai inganta ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce wai akan amana yake so a ɗan yi bayani, saboda akwai mai gidansa da ya amince da shi, ya ba shi dukiyarsa sosai, to wai sai ya ɗan ɗebi kuɗi a ciki haka. To bayan ya ɗiba, daga baya dai ya mayar. To sai kuma yanzu ya zo ya ɗiba, ya ɗiba, ya ɗiba, ya zama cewa wallahi ba zai ma iya biyan wannan kuɗin da ya ɗiba ba, kuma ya ji an ce wa'azi akan amana. Ya ce dan Allah, wai menene shawara da za a bayar?
Shawara ka tattara kuɗinsa ka bayar masa, ba ni da wani abin da zan gaya maka sama da wannan, ba ni da wata aya, ba ni da wani hadisi da zai halatta maka ka ci kuɗin nan da ba naka ba. Kana sane, Allah ya ganar da kai, ya ƙara maka imani. Mu kan tun da ka zo maka wannan tambayar, ai ya nuna ma kana da tsoron Allah. Dan haka ko dai ka mayar masa kuɗinsa mai gidanka, ko ka masa bayani cewa ka ci kuɗinsa, in ba za ka iya ba rubuta mai takarda, ko kuma ka rubuta a cikin wasiya ka ce duk randa ka mutu iyalinka, a gaya wa wane wane ko magadan wane fa cewa akwai fa hakkinsa a kanka, kana neman afuwa. Dole sai ka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. Amma ni ba ni da wani jawabi da zan maka na halatta maka cin wannan kuɗi, ba kai kaɗai ba. Duk wanda aka ba shi amana ya je cinye amanar, wallahi sai amana ta ci shi. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu, kuma ina maka addu'a Allah ya ƙara maka imani. Gaskiya kana da takawa, kuma kai ƙoƙari ka kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa, ko take cewa, menene hukuncin wayin alfasha, ma'ana da azumi a Ramadan, wai suka yi zina a rana tsaka kuma da azumi a bakinta?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi inna ilaihi. Allah ya sauke. Kin shiga uku, shi ma ya shiga uku. Ni ban san irin girman zunubin da kuka yi ba. Kin aikata laifi da azumin Ramadan ku yi zina da rana, kuma ki rubuto min takarda, me ke so in ce miki? Kafara dai ta hauku, azumin ku ya rugurguje wannan ranan kan, babu shi. 61 a kanki, a gadan bayanki 61 a kanshi. Istighfari kuki daga nan har a kai ki kabari, ki je ki ta tuba. Ban sani ba ko Allah zai yafe miki ko ba zai yafe miki ba. Ina fatan Allah ya yafe miki, Allah ya yafe muku gaba daya. Amma ba cewa nayi irin wannan laifin Allah baya yafiwa ba zai iya yafiwa in ya ga dama Allah raba mu da ganganci
amin Allah ya saka da alkhairi wannan tace ai hakuri da dogon rubutun ta mahaifinta sun yi aure shekara 35 a gidan haya suke sannan mahaifin ya ƙara aure wata shekara 16 kenan tunda aka zauna tace ba zaman lafiya tace sun kai su 20 a gidan daki hudu ne kuma a gidan duka sannan matsaloli da yau ta faru an taba ma sakin dai mamanta kamar yadda ta faɗa tace yanzu Allah ya hore mata sai ta sai gida sai take so mamanta ta koma
saboda ba a zaman lafiya da kishiya
mama eh to kuma baban yace wallahi ba za ta koma ba kuma tace mamanta ta tana da ma hawan jini amma baban yace wallahi ba za ta koma ba ita kuma mamanta ce sai ta koma ita kuma ya tace ba ta so ta zama sulh faruwar abu mara dadi tsakanin mahaifanta
to yana Allah miki albarka kin yi kokari babanki yayi aure ba aisa hana shi aure ba kin san namiji in ya riga rantsi zai ƙara aure sai yayi ya riga yayi aure kuma amma ba zaman lafiya a gidan ku ga matsin guri ga rashin zaman lafiya kin yi kokari da kika sayawa mahaifiyarki gidan zama
kuma
unguwan ne kin yi kokari Allah miki albarka kuma kin kyautata kin yi kyawuniya irin wannan yaya irin ku ake so amma kin yi kuskure daya kuskuren da kika yi shine da kin sani da kika sai gidan sai ki cewa babanki ga gida na sai maka baba naga kana cikin gida mai matsi kame da wata cikin iyalanka wata kila ya mai da mahaifiyarki wata kila ya kai kishiyar mahaifiyarki kin ga dai an samu biyan bukata rabuwa ne to in kin yi haka wata kila uban ya yarda to in ma ba za ki iya ba baban naki ba in ba za ki iya ba baban naki ba in ba za ki iya ba baban naki ba to sai ki ce ga aron gida kin bashi ga aron gida nan kin me kin bashi ba laifi idan kika yi haka Allah tabaraka wa ta'ala zai baki lada kuma bi zai tozartar da ainihin abin da kike yi to yanzu baba ya ki yarda a koma gida a ci gaba da lallaban sa gaskiya koma wanta gidan shine yafi alkhairi a ci gaba da lallaban sa a ci gaba da rarrashin sa amma ina baki shawara wanda kin rarrashi mahaifi yake ta ci gaba da hakuri yanzu ai karasawa ne ta ci gaba da hakuri ta ci gaba da zaman tunda dai bata mutu ba tunda baban yaki kar a zo a samu matsalar ko ya saki mahaifiyarta ki ko auren ya mutu ba shi muke so ba Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da keke ma assalamu alaikum
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa akwai wata budurwa da suke soyayya tsawon shekara 2 sai ta shirya aje gidan iyaye cikin azumi bayan sun dawo sai ya tambayi iyayensa ya suka ganta sai suka ce a nemi wata to da aka je ya nemi watan kuma sai aka yi rashin sa'a wacce aka ce nema din tana da wanda take so so da ya faɗa wa mahaifanta da ya faɗa wa mahaifiyarta ta sai suka ce ya koma ya auri wacce suka soyayya tsawon shekara 2 sai ya ce wai amma yana jin tsoron aurenta saboda ya san komai nata na diya mace yace wai zina ne kadai ba su taba yi ba shine yake tambaya wai zai auranta
to ya zai ce bai zina ba bayan ya ce ya san komai nata kai ma kai ta karanta tambaya kana warware kanka
a tayu
ha
bai yin zina
ba ya ce ya san komai nata
ina ga dai
wannan ai tibka da warware ne kaga wato kaga ya lalata yar mutane
kuma ina tambaya
ya lalata yar mutane yana neman a bashi fatawa ya guje mata kenan Alhamdulillahi mun gode Allah kai imani kai tausayi kai fatawa a na farko dai ka koma ka je tunda ba zina kai da ita ba koma zinan kai da ita ta je ta isbra'i ta jini daya kenan ka je ka aure ta kar ka yaudare ta kaga ka karar da rayuwarta ta yi maka biyayya ta maka da'a ta maka kaza ta maka kaza daka ina bada shawara ka je ka aure ta din insha Allah ta'ala tunda tana son ka tana kaunar ka tunda ta baka dama kai abuwa da ita Allah shirye da ku da kai da ita shawara ta ka je ka aure ta wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi tambaya ta karshe tace Allah ya kara wa mallan lafiya tace wai dan Allah mutum zai yi amfani da kwayoyi wanda za su kara masa kiba idan yana fama da rama
idan wannan ramar ciwo ne idan ramar ciwo ce ramar idan ciwo ce to ya halatta ta sha magani ko ya sha maganin da zai kawar da ramar idan kuma ramar halitta ce to kun ga shan wani magani da zai kara miki ba canja halittar Allah ne to kuma haramun ne canja halittar Allah. Amma in mutum yana cikin wani larura, wani ciwo, sai sha wani magani zai kara mai kumarin jiki da lafiya, wannan ba laifi bane, bai canja halittar Allah ba. Amma idan kuma haka yake, to bai halatta ya je ya sha wani magani zai canja halittar Allah ba. Shikenan abinda muka faɗa daidai, Allah shi ma mulada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe muna neman afuwar Allah. Allah ya ji kan iyayenmu, ya ji kan magabatanmu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa aljanna makomarmu. A nan zan dakata insha Allahu ta'ala, sai dan akwai wata sanarwa ko wani bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To masu sauraro, duka a nan muka zo ƙarshen shirin namu. Muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye, akwai Muhammad Salis Muhammad Taraba da kuma Ahmad Muhammad Gidado. Sannan kada a manta, za a iya turo sako kai tsaye na tambayoyi a shafin Dr. Abdulla Usman Gadan Kaya a shafin TikTok kenan. Sannan a Facebook kuma za a iya turowa wa injiniya Abla Adamu Musa, ko ta TikTok din ma za a iya turowa. Sannan masu turo da sako na text message su ma muna ganin tambayoyinku, insha Allah sati mai zuwa za a amsa su. Ga number waya nan kamar haka: 0708658609 +234, wanda ba sa Najeriya za su sa +234. Sannan masu turowa akan WhatsApp su ma sun ce ba a ba su number ba, da yawa suna kan WhatsApp, za su iya turawa akan 0809845 9565, insha Allah. To Allah ya saka da alkhairi, sai masu addu'o'i kuma da halin da kasan nan take ciki na wahalar mai da tsoron
Allah. Tabbas muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, halin da Najeriya ta shiga na matsin mai, ko baka faɗa ba ma daman ni zan yi addu'a nan, don gaskiya ni ma na faɗa ciki. Yau tun asuba muke billahi mai a garin, tun asuba har la'asar ba mu samu ba, muka haƙura. To a ga dai abun ya munana, ana cikin matsi. Gwamnati ki sani cewa ana cikin matsi, mutane sun rasa mai da za su yi tafiya, mutane sun rasa mai da za su yi injin niƙa, mutane sun rasa mai da za su biya bukatunsu. Rayuwar ɗan Najeriya da man fetur ta riga ta zama a haɗe take, bayan tsadarsa kuma babu shi. Muna fatan Allah ya bamu shugabanni na gari da za su rinka tausaya wa talaka, su san halin da ke ciki. Kuma wannan matsi da ake ciki, Allah madaukakin sarki ya takaita mana, Allah ya yi mana. Yan uwa, mu dai kullum abin da muke faɗa, a zauna lafiya kuma a yi addu'a. Ba mu taɓa yin asara ba don mun yi addu'a, kuma ba mu taɓa yin da na sani ba don mun yi addu'a. Da ka yi addu'a wa ƙasa, Allah ya ba da lafiya, zaman lafiya. Inda suke fama da kashe-kashe da zubar da jini, jihohinmu nan a arewa, Allah Ubangiji ya ba su lafiya, zaman lafiya, Allah kare su. Shugabanninmu da suke shugabantar mu, Allah ya ba su tunani da zurfin tunanin da tausayi, ya sa musu jin ƙai da tuna halin da talaka yake ciki, su sauƙaƙa masa. Kuma wannan mai, duk waɗanda suke da hannu wajen ƙuntatawa mutane, Ubangiji tabaraka wa ta'ala kai mana maganinsu. Kuma Allah ka warware mana ba dan halinmu ba, Allah ka gyara mana halinmu, Allah ka samu rayuwa mai inganci, ka samu rayuwa mai daɗi, ka faranta mana, kar ka bakanta mana. Ka ba mu abin da za mu ci, ka ba mu abin da za mu sha, ka ba mu tarbiyyar ƴaƴanmu, ka ba mu kulawa da zuri'armu. Wannan karatu da muke ko fatoyi da muke, Allah, duk abin da yake na kuskure ne, Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu ikon faɗa mutane daidai. Allah ka raba mu da dora mutane akan kuskure. Allah ka ba mu fahimta ingantacciya. Allah ka raba mu da fahimta gurbatacciya. Allah ka sa mutane su rinka fahimtar bayanin da muke yi. Ubangiji Allah, ka kwance kullun harshen mu, ka bude mana kirjin mu, ka ba mu fahimta, ka ba mu ganewa. Kuma ya Allah, ka sa wannan dalili ne na mutane su gane addini, su bauta maka akan daidai. Allah ka ba mu nisan kwana, ka ba mu abin da za mu ci da abin da za mu sha, ka tsare mana rayuwarmu, ka raba mu da makiyanmu, ka raba mu da abokanan gaba, ka haɗa mu da masoyanmu. Allah ka yalwata mana rayuwa. Akwai marasa lafiya da suka aiko takardu, akwai masu larurori suka aiko bukatu, akwai waɗanda suke buƙatar aure, akwai wanda suna cikin auren babu zaman lafiya, akwai wanda za su ƙara aure, akwai wanda ba su da auren kwata-kwata. Duka mun ga sakonninku, mun ga buƙatunku, dukkan ku mun sa ku a cikin addu'a. Ya Allah, a cikin wannan dare mai albarka, Allah ka amsa mana wannan addu'o'i namu. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.